Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirinmu kashi na 28. A yau 5 ga watan Rabiul Tsani, hijira 1446, wanda ya hige da 8 ga watan 10 shekara ta 2024. Muna yi wa Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan kaya barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko, ba tambaya ba ce, take cewa bayan sallama tana ba da saƙon gaisuwa ga malam, kuma ya ce yana son malam saboda Allah ya ƙara wa malam lafiya.
To muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Ya tabbata a sunna, idan mutum ya ce yana zaunarka ko yana sonka, sai kai masa addu'a ka ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi, ubangijin da ka so ni saboda shi, to kai ma ya so ka. Da haka wanda ya nuna mana yana zaunar mu, yana son mu saboda Allah, to kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi kuma ya kaunace shi saboda Allah din kuma ya so. Na'am.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa ya kasance yana soyayya da wata, ita ma tana son shi, har ta kai za ta yi wa babansa magana ya turo iyayensa. To shi kuma sakamakon bai tsaya da kafafunsa ba, bai da hali, sai yake ce mata yana tsoron ya turo. So sai take ce mai mahaifinta ai zai ɗauki nauyin komai da komai na auren. To shi ne yake neman shawaran malam, saboda yana tunanin abinda zai biyo baya na mori ko wani abu, saboda ya ce ƴar babban gida ce.
Ni a fahimta ta irin wannan zamani, kuma irin wannan lokaci da hakikanin gaskiya maza suna yin tsada, maza suna tsada, mana maza ba a samun su da yawa. Duk da mata ba sa son wannan magana, sai su ga kamar wato an ba wani abu mamaki bane idan yarinya ta yi wa ubanta magana ya dauki nauyin auren ku gaba ɗaya da uzuroni. Ni a fahimta ta, idan ka yarda da tarbiyyar gidan kuma ka yarda da addinin baban da mutuncin uban, ina ganin babu wata matsala dan kaje sun dauki nauyin ka sun maka hidimar aure. Amma idan kana shakka kuma kana ga akwai rashin kirki da rashin arziki, watakila za su iya maka gori, to ka ce a yi maka hakuri sai lokacin da Allah ya hore, lokacin da Allah ya sa ka samu dama, ba ni sunan shi za ka yi, to shi kenan. Amma in dai ba haka ba, ina maka mamurna wallahi, ka ce a bismillah a yi maka komai da komai, sai kuma sai ka je ka yi kokarin tsayawa da kafarka. Kada wani wanda alheri zai zo ya same shi wanda babu kura akan wannan alherin ya zo ya sakaci, ya bari dama ta wuce masa. Inda yar babban gida ne, ubanta yana da shi mawadaci ne, kai kuma talaka ne, Allah ma ya taimake ka, ma kana dan talaka, ka shiga ne ma aka yarda da kai, kar ka kuskura ka je ka karba arziki. Maza ka je su yi maka komai da komai. In ta maka gori ba sai ka sallame ta ba, in ta maka gori sai ka sallame ta, ka ce ki tafi gidanku tun da kin fara mun gori. Yawa, amma da Allah ka je, shawara ce na bayar amma. Allah ya taimaka.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa menene matsayin daukan ihrami na umara a masjidi Aisha wanda ke cikin garin Makka.
Asali dai waɗanda suke cikin Makka wannan suna da wannan dama kai tsaye, baki da suka taho yin umara ko aikin hajji, asali shine su tafi miƙatin Madina ko miƙatin Juhfa ko Yalamlam ko Rabin ko miƙatan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mutum ya fita gaba ɗaya daga Makka ya je ya dauko umra daga miƙaci wanda yake na waje ba na Makka ba ga wanda yake wajen Makka din wannan shine asali tunda kai ba dan Makka bane to amma an samu riwaya da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci Abdurrahman ibn Abi Bakr ya tafi da yar uwarsa Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo aikin haji jini yanke mata bata samu damar yin umra ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata dama ta je ta dauko miƙati daga wato Masjid Aisha shi yasa ma ake cewa wurin Masjid Aisha yace karaka ta taje ta yi to malaman da suke bayar da fatawa suna makalewa ne da wannan hadisi cewa da bai halatta ba wani bako wanda ba dan Makka ba ya dauki miƙaci daga Zulhulayf ai daga Masjid Aisha ba to ai da Annabi zai ce nana Aisha ta ce ko da haka sai suke cewa halal ne a iya dauka din idan bukata ta kama ai wasu kuma suna cewa ai larura ta sa aka tura nana Aisha to kai ma din idan larura din ne ta same ka ko ta same ki sai ki je ki wallahu ta'ala a'lam an tambayi Imam Afa Allah ya masa rahama akan wannan umra da mutane suke dauka daga Makka daga Masjid Aisha sai su saki wata umra yace ban sani ba ko Allah zai ba su lada ko Allah zai musu azaba akwai ne maganganun malamai da yawa akan wannan mafi kwanciyar hankali wanda babu sabani akai shine mutum ya je Madina ya dauko umrarsa daga miƙacin Madina mutanen Madina shine yafi fita daga dukkan ƙura amma wannan akwai sabani akan sa wasu suna halattawa wasu kuma suna ganin akwai ƙura akai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa sun yi tafiya zuwa jarabawa a wajen aikin su to an tsara za su shiga karfe 12 rana to sai kasance ba su shiga ba sai daga baya dai suka yi sallah azhar kafin karfe 1 dai saura wani abu suka yi azhar kasar sai suka hada da la'asar so da suka hada da la'asar yace ba su fito daga jarabawa wannan ba bayan an shiga jarabawa sai wajen karfe 6 zuwa 7 na yamma to sai yake cewa shi sun hade sallah dai saboda su matafiya ne to amma shi hankalin shi bai kwanta ba saboda wai sun yi la'asar din nan karfe 1 saura to daga baya ma dai da abin ya ishe shi sai ya je ya rama wannan sallah saboda kwanto so shine yake tambaya matsayin sallolin su da suka yi
to gaskiya jarrabawa ba dalili bane na hade sallah dan dalilan hade sallah shari'a ta yi bayani akan su ya oke matafiya ne oke shi yayi daidai idan ku matafiya ne to kaga kuna cikin tafiya kuma ga jarrabawa dan haka wannan abin da ya daidai da ka hada sallar ka kai azhar dinka da la'asar dinka wannan yayi daidai da a ce ba tafiya kuke bane to akwai kura mutumin da yake zaune a gari kawai dan zai shiga jarabawa yana ganin zai kai la'asar sai ya hade wannan ba daidai bane a kuskure ne kuma hukumomin jarabawa ya kamata su rinka kulawa da alfarmar addinin musulunci da dokar Allah da muhimmancin sallah a daina sa wa dalibai jarabawa lokacin sallah har su zo su rasa sallah wannan ba daidai bane kuma kuskure ne musamman ga jami'an yin jarabawa ko exam officers ko committee na exams waɗanda suke musulmi a kowace jami'a ne kuma a kowace kwaleji ne ya kamata ku mutunta addinin ku ku girmama sallah sama da komai ba abin da ya kai sallah ba wata jarabawa da ta kai sallah amma yanda ake daukan jarabawa kaga kamar tashin kiyama wannan ba daidai bane har a zo a sa yara su rasa sallah wannan kuskure ne da haka dalibai ya kamata ku kula ku shiga ku yi sallah akan lokaci da kai sallah lokacin ta bai ba wanda ka bari ka je kai jarrabawar in ka fito lokacin ya kure kai ta a matsayin laruri ko a matsayin ramuwa shine fi maka alheri wallahu alam
shi ina ga bai fahimci yadda ake kasarin ba shine yake cewa wai hace da yaran al'asar din saboda yana ganin karfe daya saura suka yi al'asar da
to ai shi matafiyi yana da abu guda biyu yayi kasaru rage sallah daga raka'a hudu a mai da ita raka'a biyu kana da wannan dama sanan na biyu kana iya jawo la'asar jam'u kenan wannan yayi jam'u da kasar ne jam'u taqdim sai ka matso da la'asar a lokacin azhar kai ta kana da wannan dama tun da kai matafiyi ne wallahi wala
to mai tambayar ta gaba yake cewa matarsa ta haihu lokacin azumi saboda haka yanzu ana bin ta azumi 30 yace to kuma tana shayarwa da ta fara rama azumin sai zama lafiyarta ta tabi da ita da ta jaririyar to sai ta mai magana akan ciyarwa shi kuma yace gaskiya ya ji fatawar malamai kamar ba wannan ciyarwar tunda rashin lafiyarta ba wai wacce ba za ta warke bane to shine kuma ita kuma tace tana so ta tai
gaskiya ne mai gidan ke gaya miki da rashin lafiyar da yake ba da wumin rashin lafiya bane zai iya warkewa sai ki bari lokacin da kika samu lafiya lokacin da kika samu lafiya sai kira mu wannan azumi amma ba a ciyarwa haka kawai saboda wata rashin lafiya wanda take mai kaucewa mai bushewa sai ki bari randa kika samu sauki sai ki rinka yi hankali hankali kina ramawa insha Allah wallahi alam
Allah ya saka da alkirmi tambaya ta gaba yake cewa wai shin ya halatta a dinga yi wa yara lesson na boko a cikin masallaci
ba lafi ai shi ma ilimin boko ai ilimi ne addinin musulunci ai ya ce a nemi ilimi kowanne da haka za a iya lesson a cikin masallaci karantarwa ne abu ne mai amfani ai abinda zai amfanar da mutane babu lafi a ciki wallahi alam sai dai akwai wani abu na fasadi ko wani tsiraici ko wani abu na saban Allah to wannan kuma sai a kiyaye
mai tambaya ta gaba bayan sallama take cewa bayan sallama yake cewa idan ladani ya tada iqama shin dole ne sai mabiya sun maimaita abin da yake faɗa ko kuma ya abin yake
haka yazo a sunna manzo Allah ya karantar cewa idan ana kiran sallah ku faɗi abin da mai kiran sallah yake yi idan ana ta da iqama ma abin da yake faɗa za ku faɗa za ku maimaita haka annabi ya karantar haka ake yi a sallah to kai abin da annabi ya ce shine fi maka akan kai shiru ko kuma ka je kai wani tunani na banza mara amfani akwai kuskure da ake yi in an zo ka riga mata sallah sai wasu sun ga ce a qama Allahu a damaha wannan babu shi a nasi babu shi a rubutu da haka ya kamata su mutane su kiyaye irin abin da mai tada iqama ya faɗa shi zaka faɗa kai ma wallahi wala
mai tambaya ta gaba take cewa ta ji an yi bayani akan hukuncin matar da ta buƙaci mijinta ya sake ta to ita shekarar su 11 da aure ta nemi saki a wajen mijinta saboda tace yana zuwa zance to ya ce ta auro ya auro wacce take wacce yake zuwa zancen wajen ta ai gubarmaya da ita yaki tace financially ma'ana harkar kudi baya iya daukar nauyin su ita da yaran ta komai da ya shafi kudi tace ita take hadda muhalli to mai shi saboda ya sa wa ran shi wai sai yayi kudi sannan zai dauki nauyin su tace har kadarorin ta ya siyar ba tare da sani ba so shine take tambaya shin ita in ta nemi saki tana da wani laifi
gaskiya abinda maza suke yi mutum yaje ya taro rikicin aure bai da halin aure ba daidai bane kuskure ne kuma lokacin da matarsa ta nuna masa inkari ko ta musanta ko ta yi kokarin ta hana idan tana da ikon hanawan ko ta nuna cewa ba ta yadda ba tana da dalili a shari'a amintaccen dalili karbabban dalili saboda me ita kanta din matarsa ita daya din baya iya ciyar da ita baya iya daukan nauyin ƴaƴansu baya iya biyan kudin makaranta baya iya biyan kudin hayan da suke zaune hankali kwance abinci lallabawa ake yanzu wanda yake cikin wannan yanayi ya kamata yaje taro aure ba daidai bane abin da maza kuke da yawa mutum yaje kawai daga gani yar budurwa a titi yana sha'awa kawai shikenan sai ce shi zai je ƙara aure saboda matan yanzu arha ne ana ganin arhar su ba a wani bincike mutum zai iya ko bai iya ba da mutum ya shiga yazo yana neman yarinya kawai neman kai ake da ita kurin alalla ba a mika masa ita don haka abinda wannan mata ta yi in dai abinda kika faɗa haka ne cewa mijinki baya iya waɗannan abubuwa da kika faɗa to aure bai mahau kansa ba la sunna ko musabi ya tsaya ya kula da auren sa na farko shine wajibi amma magana yaje ya taro wani aure bai da hali kuma na gidan ma bai kula ba wannan ba daidai bane to sai kika ga cewa ke ba za ki iya ba tunda har ya sayar miki kadarorinki yana amfani da kudinki kuma yazo yaje ya auro miki kishiya sai a ra'ayinki kika duba kika ga cewa wa ke ba za ki iya wannan zama na kaskanci ba baki saba Allah ba in kin nemi ya sake ki baki laifi ba ko hadisin ma da ya magana akan haramcin mace ta nemi saki cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'as duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani ba'asi ba ba tare da wani uzuri ba ba tare da wani dalili ba to ke ku kira dalili da haka in dai hukuncin shari'a kike tambaya akan neman ya sake ki in dai a wannan yanayi ne to baki saba Allah ba ba laifi kika yi ba idan kika nemi ya sake ki to amma akwai shawara kamar haka kullum muna gaya muku mata kafin ku kashi aurenku to sai ku duba matsalar da za ku tarar idan kuka kashi auren yanzu ke ki duba matsalar da za ki shiga in kika kashi auren da kuma matsalar da za ki fuskanta yayin da yayi auren wanne ne ya fi girma a ciki sai ai irtikabu akhaffu dhararain darar ne guda biyu wannan cuta ne to sai ki zabi wanne ne ya fi sauki sai ki dauka idan kika tabbatar cewa in kin kashi aurenki ƴaƴanki za su lakanta a hannun matar da zai auro kuma ba lalle ya baki ƴaƴan ba kuma in ya baki ba za ki iya riƙewa ba ko kuma in ya ma bakin za ki iya riƙewan za su hana kike aure don ƴaƴa raɓe-raɓe ƴaƴa a hannun mace yana hana ta ta yi aure da yawa namiji idan ya zo ya tarar da bazawara zai aure ta ya ganta da tarin ƴaƴa ƙara gudu yake yi baya tsayawa to shine mushkilar ki kashi aurenki ki dawo da ƴaƴa a gida duk bazawaran da yazo kin fito zance wani da majina wani yana rarrafe wani yana mama bani kudin alawa bazawarinki yana gani wallahi gobe zai dawo ba ba su da kirki zawaran wannan zamani da haka ina jiya miki tsoron kar ki zo ki kashi aurenki ki debo ƴaƴanki kina kula da su hana ki samun miji da wuri da kenan ko da ku a gidan ubanki ke dan wani zai dauka yanzu na zo na aure ta za ta dora min nauyi to mazan yanzu kuma ba sa son nauyin nan ba sa zo ina gaya muku mata wallahi mazan yanzu ba sa son nauyi ba sa son liability ki kula to kuma sai ki duba wataƙila kuma idan kika baro su a gidan ubansu za a yi ta baki labarin matar da ya auro din tana azabtar da yaran ta mai da ƴaƴanki almajirai ta mai da ƴaƴanki bare ta mai da ƴaƴanki marayu alhalin iyayensu suna raye wannan shine ɗaya daga cikin matsaloli da mata ke fuskanta yayin da suka kashe aurensu sai ki kasa samun nutsuwa ki ta da na sani kina cewa ni da na sani ma ni da haƙura ne mu je mu yi ta lallaɓawa da haka in kin ga baki da wannan matsalolin guda biyu babu damuwa don ki bar ƴaƴanki ko sun cutu ma ke baki damu ba sannan baki da damuwa don kin yi zama baki aure da wuri ba ya baki ƴaƴa to za ki iya kashe aurenki idan kika kwatanta da bakin cikin da zaki tarar da shi idan kika bashi dama yayyo aure ya hada ku ku biyu azaba kan azaba to amma in kika duba kika ga wanda ki jurewa wahalar kishiya ki jurewa wahalar zaman gidan miji da mara shi ne bai da shi ya ji ya taro muku rikicin aure bai da hali to ku ta murzawa a haka din koyaya a tura shi yaje nemo abinda za ku ci abinda za ku sha to da wannan din kika yi ki hakuri da shi a haka don ki kula da ƴaƴanki ki tsare mutuncin ki shi yafi miki alkhairi da ki zo ki kashe auren dan kada a zo a samu matsala amma ni shawara ce na baki daman kuma wannan fili na mu shawara ne muke ba ruwa aurata ki auna ki gani kar ki shiga cikin damuwa amma muna miki addu'a kuma wallahi mun tausaya miki yau a ce mijinki ya sai da kadarorinki ya sai da kayayyakinki baya kulawa da ke a cikin wannan yanayi kuma ya rikito aure Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa bai ta kasa gane me yake damunta ta yi aure tsawon shekara 5 amma ba ta jin sha'awar mijinta idan ya neme ta kawai dai tana zuwa wajen sa ne don ta sauke nauyi dan Allah wai tana so ta san dalilin hakan sannan kuma ta ce tana yawan ciwon kai sannan ba ta tashi sha'awar mijin sai baya nan sai ta ji sha'awa ta tayin mata amma in dai yana nan shi ba ta
so gaskiya dai wannan ɗayan biyu ne ko uku ko dai baki da lafiya akwai matsala ta shedanu a tattare da ke galiban matan da suke da shedanu a jikinsu aljanu a jikinsu suna sabbaba musu wannan mushkila ya cire miki sha'awar mijin naki ya cire miki jin dadin auren gabaki daya ina ba da shawara ki mai da hankali da neman magani na koran shedanu a jikinki ta yau ta azkar karatun alkur'ani ayatul ruqiyya ayatul shifa ayat kaza da kaza da kaza duka ki je ki nemi malamai na sunna su taimaka miki ki nemi wannan ayoyi ta karantawa har ki samu waraka daga shin shawaran dan baki ki rinka zama da alwala ki rinka yawan karanta suratul baqara ki rinka yawan karanta falaki da nasi wannan zai taimaka miki matuƙa kwarai da gaske abu na biyu wata ila kuma a gangan jikinki ne baki da lafiya ki je ki samu likita ki nemi likita ki ce masa ni ban san me yake damuna ba ban da sha'awa kwata kwata ko da yake ba kwata kwata bane amma kin ce in baya nan kina sha'awa to kin ga akwai alamar shedanu a ciki abu na uku wannan zai iya yiwa mijin bai da mu'amala ko yana da wasu matsaloli kamar kazanta ko ba good approach mana namiji zai zo cikin fushi cikin fada baya kula da jikinsa kuma bai da wani abu da mace za ta sha'awar sa to kullun in yazo in dai yana da wannan dabi'a to zaki ji babu sha'awa to amma ni wannan ban sani ba ke kika san gidanku kika san mijinki idan yana da wannan mushkilar to sai a bashi shawara ya gyara dan tabbas akwai matan da Allah ya yi su matukar namiji zai zo cikin fushi da bacin rai to ba sa tunaninsa to kuma maza ya kamata su fahimci wannan su kuma gane Allah gane da mu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana neman fatawa ne Allah ya jira rajista da rashin haihuwa shekara 12 so sai mijinta ya samu rauni daga baya tace soja ne amma kuma mutumin kirki ne sun yi zama da shi cikin kyautatawa shekara 9 har ya canza zaman ba dadi daga baya har yake ce mata zai ƙara aure to da ta barshi ya ƙara auren sai matar ta gudu ba ta zama ita kuma tsakaninsu da shi babu dadi har ta yanke shawarar ta rabu da shi sai wani dan uwanta ya ce idan ta fito zai ba ta kujerar hajji kuma zai aure ta to wai shi yanzu take cewa ya halatta idan ta gama idda ta aure shi wai ta ce wai Allah ya sani ba saboda haka ta kashe auren ba
ai kin kashe zancen ai tunda kika kawo maganar kudi da kujerar maka kin kashe kanki ai ai ta gama bayani malam ai tunda kika yi hakuri da mijin nan a wancan yanayin da yake ciki kika yi hakuri kuma kin ce mijinki mutumin kirki ne abu na biyu ya auro kishi yadda kike jin tsoran ta kuma bata zauna a gidan ba kin ga ya bukata ki dariya tunda yawanci ku mata kukan daman su kuke in an yi aure a samu matsala amma ina kirta miki zato watakila ke din ta kirki ne ta kware shi to me zaki da miki tada hankalin ki tunda dai amaryar ma da ya ta guje shi ke kuma ba saki rungume shi ba matsala ta biyu ita ce cewa da tayi zaman ba dadi to amma ni a matsayina na mai bada fatawa da mai bada shawara wato ina jin tsoron halatta mata kashi auren nan watakila cewa da tayi zaman ba dadi din tana neman mafaka ne saboda wannan kujerar makka da dan uwanta yace ta fito da ta kashi gaba daya
ai ta ce ya halatta idan ta gama kai da aure
shi wai duk wannan yanzu kai ka kalle bayanin da nake ma gaba daya baka mu a ce aure ka ya mutu
wallahi ta kashi
ta sallama aure to bai halatta ki aure shi ba bai halatta ki aure shi ba tunda shi yace ki fito idan kika fito zai baki kujerar makka da me
zai ba zai aure ta kuma
zai aure ki kuma zai baki kujerar makka da haka kowaye ma ya sani kina auren sa saboda wannan ne ki jira wani bazauren ba shi ba ko ki koma gidan tsohon mijinki in ya tuba ya gyara halin sa ko kuma a nemi wani bazauri ba shi ba da haka wannan akwai shubuha a kai ba mamaki wata ki ta murmurar kuka je kuka kulla ke da shi ya turo ki ma ki zo ki wannan batawar ai tunda ya riga ya ce ki fito zai aure ki kuma zai kai ki makka ni dai ba zan iya bada wata fatawar halarci ba nan haramun alaiki ba magana aure Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba sace ita daliba ce ta lafiya karatun sa yana buƙatar hadda da fahimta da rike abubuwa sosai amma a zahirin gaskiya ita in tayi hadda bayan wani lokaci sai ta nemi hadda ta rasa kuma ko an mata bayani a aji ta gane daga baya idan ta zo sai ta ga ta manta wannan abin tace kuma in za ta fara karatu tana yin karanta Fatiha da abin da ya sauka da salatin Annabi sannan ta fara to amma abin baya zama tace wasu ɗan ajin su za ta ga har yi wa wasu bayani suke ma amma ita abin ba haka ba shine
to abu na farko dai muna miki addu'a Allah ya baki kwakwalwa ya baki basira kuma a matsayin ki na mace da kika shiga karatu na lafiya kina da kishi kuma mun san kina so ne zaki bada gudunmuwa addinin musulunci Allah ce muke ki amma ya kamata ki sani yar uwa karatun lafiya din nan ba kowace mace ce take iya yi ba karatu ne na masu kwakwalwa da harkar likitanci da harkar lafiya karatun da ya shafi likitanci da lafiya ba na kowane dalibi bane ba na kowane sai mai basira sai mai kwakwalwa mai riƙewa mai karancin matsaloli a rayuwa da haka in har kin je kin shiga wannan karatu ne baki da karfin kwakwalwar da zaki iya yi to za a yi ta fama ne zaki amma fa ba lalle ki irin kawayen ki ba dan sun fi ki basira sun fi ki kwakwalwa wannan abu na farko kenan kowa ya sani ko a jami'a jami'a ba kowane dalibi take dauka ji medicine ba duk wanda ya je jarabawa bai samu full requirement ba abinda ake da bukata ba bara a dauke shi ba me yasa saboda kar ya je aji ya gaza ya kasa to amma yanzu alhamdulillah an samu makarantu na kudi wanda kawai indai mutum yana da result ba sai ya abin nan ba kawai zai je biya kudi ne kawai ya je shiga kawai zai iya ba zai iya ba kawai su dai a cikin jarabawa wannan kenan na biyu watakila kuma kina da larura kin samu mushkila to shi kuma addu'a ce zaki dage da yi ki dage da yin karatun kuma a dage da addu'a da karatun Qur'ani da sadaka insha Allah Allah zai dawo miki da kwakwalwarki da basirarki in ma shedanu ne suke tattare da ke Allah zai kori wadannan shedanu abu na uku kuma idan har kwakwalwarki haka take dama sai da wahala take rikewa to ki hakura ki ci gaba da tafiya a haka matukar kina iya cin jarumawa koda da wahala har ki kammala lafiya kake daina karatu karki fita amma ki dauka cewa kwakwalwar ki ba irin ta kawayenki bane yanzu ga mu biyu muna karanta tambayoyi muna amsawa ba mamaki wannan bawan Allah da yake karanta tambayoyin nan kwakwalwarsa karfinta ta fitawa dan haka idan muka shiga wani abu idan naga yana gaba da ni to bazan tada hankali na ba dan na san me yafi ni karfin kwakwalwa da rikewa a ajin mu ba ni kadai bane mun yi karatu da wasu abokanan mu ne tare muke cin dumame tare muke wasan kwallo tare muke kaza tare muke kaza amma duk yanda zan yi kokari sai aboki na din yafi ni cin jaraba kuma tare ake koya mana me ya faru wata kila basirarsa da kwakwalwarsa da wayan jarabawa sai ya fitawa ba zan damu kaina ba na hakura da abin da Allah ya bani karshe dai ya ci jarabawa ni ma na ci mun mika takarda an dauke mu aiki ba shikenan ba sau nawa ma ake samu wanda ka fi shi cin jarabawa shi zai zo yana neman taimakonka ka fi shi cin jarabawa a makaranta a jami'a fa ka fi shi cin jarabawa amma wallahi sai zai samu matsayin da kai baka samu ba to yana faruwa kake tada hankali kake damu a je a ta karatu Allah ya baki nasara Allah kuma ya taimake ki kuma ina ba da shawara in baki aure baki hakuri in dai karatun zaki ki ci gaba da yin karatun dan kada nauyi ya karu in kika je kika yi aure kan maganar reno ya shigo da kulawa da miji to ba za ki samu lokacin zaki karatun ba sai dai ki hakura da karatun ki zo ki yi auren kuma shi ma wannan wani abu ne mai muhimmanci kwarai Allah ya bada nasara
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai idan aka yi tasbihi da bayan sallah wai goma ake yi ko 33
to
idan an yi sallah
shi tasbihi na bayan sallah akwai maganganun malamai da riwayoyi da yawa da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gabatan mu na kwarai ga bayani kamar haka na farko dai tasbihi shine wannan kalmomi guda uku ko guda hudu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dai kenan ko kuma da ƙarin la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir to a riwaya da tazo ingantacciya kamar yadda yazo a cikin littafanmu na sunna Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da sauransu Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada umarni ko kuma ince ya koya wa sahabbai yace idan an yi sallah a rinka yin subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 a wata riwayar 34 kenan ko dai mutum yayi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ko kuma yayi 34 ko kuma 33 amma cikaton yace la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yanzu mun samu nau'i nawa subhanallahi 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 33 daya subhanallahi 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34
biyu
nau'i na biyu to subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir daya wannan mun samu nau'i na
uku
hudu dai hudu ko baka iya lissafi bane nau'i hudu ne meme ta maka subhanallahi 33 Allahu akbar alhamdulillah 33 alhamdulillah 33
daya
kala dai ke
33
to amnan kuma ya bada guda 99 ke to akwai kuma subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34
to bi ke
biyu akwai kuma subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 39 da uku la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir 39
kudi kenan yanzu kadi
to kudi kenan na'am
kudi kenan ko
masu saurare dai kai wani hukunci to sai matsala ta biyu akan wannan kafin nazo shin za a yi su ne daban-daban za a yi su daban-daban ne ko
kun 33 a gama
yawwa
33 a gama wannan
yawwa to akwai sabanin malamai akai wasu sun faɗi wannan wanda na faɗa din daban-daban-daban wasu kuma sun ce yanda ake tasbihin kaga subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar
kai dai kenan
yawwa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar
hadi kenan
yawwa kene yanzu idan wannan a hade ne guda nawa zaka yi
33 zaka yi kenan
idan kai 33 tasbihin kai wannan 33 ka gama to akwai kuma masu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar an gane ku to wannan kuma me kaga in kai 33 dai kai me
ka gama
to akwai wanda suka ce rarrabewa za a yi akwai wanda suka ce hadewa za ka yi to akwai kuma mai 25 subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar guda nawa
25
idan ka raba 25 biyar dinnan sau hudu nawa ya baka
100
shikenan kenan nau'in tasbihi wannan na shida kenan kala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar guda 25 to akwai kuma guda 11 wasu suka ce 11 annabi yake ne subhanallahi 11 alhamdulillahi 11 allahu akbar 11 idan kai wannan nawa ya baka
33
to akwai wannan riwayar eh akwai masu goma ma akwai wanda kuma riwaya ta zo shi kuma na bayan asubahi ne da bayan magariba riwaya ta zo ingantacciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk mutumin da ya idar da sallah da asubahi ya yi la ilaha illallah wa da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda 10 Allah zai kankare mai zunubi 10 zai daga darajarsa sau 10 zai masa abubuwa dai da yawa har ma annabi ya ce a ranar ba wani za a ba shi ladan ya'yanta baiwa 10 a ranar ba wanda ya wani aikin alheri irinsa sai wanda ya fi shi to wannan za ka yi shi da magariba bayan askar ɗinka na magariba da kuma bayan asubahi da kulhu wallahu kafa uku da falaki kafa uku da nashi kafa uku to wannan shi ma wani tasbihi ne na musamman amma na bayan magariba da bayan asubahi to wannan shine nau'i na ba ni sunan shi tasbihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar kamar yadda malamai suka yi bayani da ka duk wanda ka ga dama ka zaba kai yayi yawa duka kuma riwayoyi sun tabbata akai kamar yadda malamai suke sharhi Allah ya musu rahama na'am
Allah ya saka da alkhairi me tambaya ta gaba take cewa shekarar 19 ta yi aure tana a shekara 19 kenan tace tana da yara biyu su biyu ne a wajen mijin su tace ba abin da ya mata kawai sai tace ta tashi ta tafi gida ita da yaran nata kuma
ba abin da ta masa
yace ta tashi ta tafi gida ita da yaran ta kuma tace kuma duk wanda zai kira shi ya ji laifin da yayi baya daukan wayar su tace ya hana ta karatu balle tana ta aiki tace gashi ya batta da yara tsohon wata biyu bai musu komai ba shine take neman shawara me ya kamata ta yi sannan kuma take tambaya shin idan miji ya ce mace ta tafi gidansu da yaranta ciyarwa nauyin ciyarwa akan wa yake hakkin mijin ne ko hakkin ta
To, wannan tambaya tana da ban tausayi kwarai. Babu dadi a cikin maganganun. Shekara 19 ta aure. Suna da yaya guda biyu. A inda ta fada ita saboda lamarin shaidar mata sai hakuri. Ta ce ba ta masa komai ba sai ta tashi ta gida. Da yaran kuma gaba daya. Na farko dai in abin da kika fada haka ne mijinki bai kyauta ba. Kuma bai zama mai mutunci da kima ba. Bai mutunta ki ba, bai mutunta iyayenki ba, bai mutunta kansa ba kuma bai aiki da shari'a ba. Saboda akwai sabawa Allah a cikin wannan nau'i na umarni da ya baki. Abu na biyu, miji yana iya yi wa matarsa haka da sunan ladabtarwa, ko wataƙila ta yi wani laifi ne. Mai tsanani yake ganin bari ya mata wannan dan ya ladabtar da ita. To wannan da sauki. Ba mamaki yana cikin fushi ne. Duk wanda ya kira shi bai zai dauka ba saboda in ya dauka yanzu din wataƙila zai abinda ba a so tunda har yanzu ai bai sake ta ba ko. Amma wata biyu ina jin horo yake yi. Duk da cewa wannan horon yayi yawa. Amma dai ba mu san me kika masa ba. Ba na son in saki baki in fadi hukunci kai tsaye akan irin wannan abun saboda duk yanda aka yi matan nan akwai wani abin da ta yi wannan miji da yaya guda biyu ya kore ta a gidan ya ki ya dauki wayar kowa har zuwa wata biyu akwai abin da ya ji ko ya gani ko yake tuhuma. Amma ina bada shawara a dan bashi zuwa wata uku ya gama hucewa dan na san ko kwado ne shi sarkin fushi in yayi wata uku in Allah ya so yadda duk kumburin da yayi ya dan sace. Shawara anan ita ce an bashi dama an kai wata uku sai a tura iyayenki sai su mai magana me aka yi maka ka zo kai bayani ai mata fada ta koma gidanta idan bai yi ba to sai akai shi kotu ko kuma kafin a je kotu ayi wa iyayensa magana ayi wa abokanansa magana ayi duk hanyar da za a iya bi duk hanyar da za a iya bi na a samu da sulhu to ayi kafin a je kotu ba ma so mu bada fatuwar a je kotu kai tsaye don da asali shi zuwa kotu fa ba illa bane asai Bahaushe ne ya bata zuwa kotu ai amma mu al'ada mu in an ce an je kotu to ai matsala an shiga matsala rabuwan banza kenan za a yi waye amma asalin alƙalai ai an yi su ne samar da sulhu da gyara tsakanin mutane malaman addini ma ai alƙalai ne suna alƙalanci so ba wani aibu dan an ce an je kotu shi alƙali hukuma ne wataƙila tunda ba zai saurari kowa ba amma zai saurari hukuma dan haka in kun je kotu ba laifi ku kai ba. Abu na biyu tambayar ki shine idan mutum ya sallamu mace ta tafi cinta da shanta da yayanta ya hannun waki akan shi yake ko alkiyama ta tashi in Allah ya sa da bawan Allah na in bai biya ki kudin ciyarwa ba na waɗannan watanni guda biyu sai Allah ya tambaye shi don ba inda aka ce ka kori mace saboda kana ladabtar da ita ka hana ta ci ka hana ta sha matukar aurenka yana kanta ko aurenta yana kanka. Dan haka abincin satanki da na rananki da na darenki kudin maganinki larurarki da ƴaƴanki gabaki ɗaya baki ba duk yana kan shi ya rage gare shi bayan abin da ya faru kuma yazo ya nemi ai masa lissafi nawa ne ya biya idan kin ga ba za ku iya bayarwa ba ko babanki ya ga ba zai iya ciyar da ke kyauta ba. Dan haka duk namiji da ya sallami matarsa to ya rinka tura mata kudin abinci duk namiji da yace matarsa ta tafi in dai tana karkashin auren sa fa to sai dai in wani tawili kuma da wannan maganganu ne masu zurfi zai iya daukan wani tawili cewa ai yanzu ta masa laifi ne dan haka ya tana masa laifi ta masa ba daidai ba za a ce ciyar da ita shi da ita wannan wasu maganganu ne kuma daban. Amma dai asali abin da muka sani shine a shari'a idan dai da auren ka akan wata mace to da ita din da ƴaƴanka gaba ɗaya da cinta da shanta yana wuyanka don haka sai ki shirya lissafi ki nemi mijinki ya baku kudin ci ya baku kudin shayarwa kafin auren ya mutu Allah ya kiyaye ba fata muke yi ba wallahi alam
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace mijinta sun yi aure da shi kuma ba abin da ta masa satan su ɗaya da aure ya sake ta
wata ce daban kuma
wata ce daban tace da zarar ta tuna abin sai ta shiga damuwa to shine take buƙatar dan Allah a taimaka mata da addu'a da za ta dinga yi ko Allah zai sauƙaƙa mata bacin da take so
to muna miki addu'a Allah ya yi miki bacin rai da bakin ciki auren sati ɗaya ke kace auren mutu'a auren ƴan shi'a Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to babban addu'ar da zaki ta karatun Qur'ani ba abin da ke kwantar da hankalin mutum irin karanta Qur'ani yawa akwai addu'a la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ki ta maimaita wannan tana nan a cikin hisun muslim maganin bacin rai da bakin ciki ne amma uwa uba karatun Qur'ani abu na biyu ya ku yan uwana musulmi masu sauraron mu da kallon mu anya mutum lafiyar sa kalau yayi aure sati ɗaya ya saki mace babu matsala gaskiya akwai matsala to amma tunda ke mai tambaya ce ba za ki gaya mana matsalan ba amma lallai akwai matsalar da ta faru ko daga ɓangaren sa ko daga ɓangaren ki na fi zargin daga ɓangaren ki ma na fi zargin haka wallahu alam ba mamaki injiniya matan yanzu suna da ƙarancin wayewa da ƙarancin fahimta mun sha gaya muku idan za ku yi aure ku rinka bayani dalla dalla akan larurorin da suke tattare da ku duk macen da take da larura take da mas'ala mushkila ko rashin lafiya ko wata damuwa da zai iya affecting zai iya taba zamantakewar aurenta da mijinta fa ta yi mai bayani ki fa yi masa bayani kafin ki shiga gidan miji wani fa yana iya hakuri wani baya iya jurewa mutum ya auri mace sati ɗaya ya sake ta ko dai baki da lafiya ne ko kina da wata matsala ne baya so ya gaya wa duniya kuma ba zai iya jurewa ba dan yana iya faruwa wani ya auri mace ashe tana da wani ciwo a tattare da ita mummunan ciwo ciwon da ba zai iya alaka da ita ta aurace ya ba yayi addu'a yayi addu'a yayi hakuri ya ga ba zai iya ba kuma sallame ta to amma tunda ke tambaya kika rubuto ba za ki faɗi matsalar taki ba amma ni ina ba da shawara a sa iyaye su yi masa magana ko zai iya bayanin me yasa ko kuma kina da shedanu ne a jikinki da suke tsoratar da shi suke firgitar da shi suka gigita shi suka fidda shi daga hayyacinsa ba mamaki akwai wannan ko kuma kin ki bashi haɗin kai wataƙila ma baya iya alaƙar aure da ke akwai fatawar da aka yi mini malam mutum ne ya bugo waya yake cewa shekararsa biyu da yin aure matarsa ta ƙi ta yarda da shi shekara biyu ta ƙi ta yarda da shi a shimfiɗa kuma an yi magana sai ta yi ta kuka wai soyayya tana son sa wai ya ce malam na kasa gane wannan wata irin soyayya ce shekara biyu bawan Allah kuma fatawa yake wai yaya auren nan jira yake ta yi shekara biyu to malam akwai mata masu matsaloli akwai masu ciwo akwai masu shedanu akwai masu aljanu akwai ba a shi a komai dai Allah ya sauke zan so ki dada yi mana bayani ko da karo na gaba ne me yayi hakikanin abin da ya faru kuma a tura iyaye su yi bayani da mijinki wataƙila matsala za a iya gyara ta a gyara wasu irin kuma ba mai gyaruwa ba ne shi kenan ki haƙuri ki rungumi zawar shi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita da yaranta ne yi mata laifi ya bata mata rai cikin fushi wai bata sani ba ta ce masa dan iska sai daga baya kuma ta fahimci me kamata ta yi faɗi wannan kalmar ba ta kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali shine take tambaya wai abin ai ba zai zama hakan ba ko dan nata
babu komai tunda kin saba ne ai watakila kina kallace-kallace fimfimai kina abubuwa waɗanda suke na zamananci kuna zagin ƴaƴanku wannan ba daidai bane amma tunda baki niyya ba a matsayin ki na uwa dan bakin ki yana da kaifi tunda baki niyya ba to insha Allah ba abinda zai samu danki kuma ki taimai addu'a maimakon wannan nan iskan ki rinka ce masa dan albarka yawanci mutane iyaye bakin su yana subuta su ga ƴaƴansu irin wannan kalmomi to kuma bakin baba ba daidai yake da bakin aboki ko bakin wani makoci ba Allah kiyaye
Allah saka da alkhairi me tambaya na gaba yake cewa menene hukuncin wai aikin su na tuka keke na pep yace su mazauna Lagos ne kuma suna hada jiki da mata mata suna zama a gaba irin goyen nan da ake naman ta sunan shi a gefen dadeji ta sau mata suna zama a Lagos
to ai wannan ba wai matsalin Lagos bane kare a nan Kano din na kuma ai ana yi
akwai jira
ni nayi mamaki da zaka ce wai a Lagos bai kare
shi ne tambayar haka yace
ai kusan yanzu duk inda ake wannan keke na fa wannan adidi sabu suna daukan mata haram ne haramun ne yan adidi su sabu duk mutumin da yaje ya dauki matar wani ko yar wani a kugun sai ya hada ta da shi wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma sana aka ba za ta yi albarka ba inda da maimaita dan a gane haramun ne keke na fif haramun ne dan adili sau ya goya mace a gefensa ina nufin jiki da jiki wannan goyon bi da ake yi da direba da wannan a hade idan a baya wannan da sauki tunda bai hada jiki da ita ba kuma ba za a ce khalwa ba ne tunda a fili ne a bude ne amma duk dan adidi sahu ko dan keke na fi ba a Lagos ba ko a ina kake ko a makka ka je kai ka saba wa Allah dan haka ku daina in kuna son sana'a ku ta yi albarka ko muna kira ga hukumomi su taimaki yan hizba hukumar hizba gwamnatoci ku ba wa hizba karfi a duk jihohi su dau mataki kai hatta yan sanda ma ya kamata a basu wannan dama hukuma ta ce ba mu yadda ba wani dan keke na fif dan adidi sahu yayi goyo biyu da mace a gefensa a kugunsa ga jiki ga jiki wannan haram ne sabon Allah ne haka kuma bai halatta ba shi ma namiji ya zo ya zauna jikinsa yana taba wata mace da sunan sun hawa da zabo shi ma haram ne me ya haramcin taba jikinta idan akwai wani demarcation wannan kuma ko a mota ne ko a ina ne sai dai in larura kamar yanzu a cikin jirgi ba yanda mutum zai su ma din jiragen da a ce akwai wani irin abin da za su iya yi to da sun gyara da yafi to amma wannan za mu ce larura ne tunda ba za a iya yi gyara ba amma mutum ya zo yana kallon mace ne a cikin keke na fim ya zo ya tsaye da ita ya zo ya hau yana hada hajiya dan matsa kana tura mata kugunka wannan ba daidai ba ne za ka ji daɗi mahaifiyarka a mata haka za ka ji daɗi yarka budurwa kana kishinta kana kula da ita ka sa ta wani ya zo ya zauna jiki da jiki da ita wallahi malam mata suna kukan wannan wulakancin da ake musu musamman a nan jihar Kano da muna da hizba mai ƙarfi da addinin musulunci da shari'a masha Allah da sauran jihohi ni ban san iya adadin fatoyin da mata suke mana akan wannan ba wai har yanzu wai masu kudin mu attajiran mu wai har yanzu an kasa samu waɗanda za su taimaka wa addinin musulunci ku sayi adede sahu ku ce na mata ne zalla me za ku rugu da shi ba wanda zai mana wannan jihadin ai musu fenti na daban a ce wannan for women only ai bara a san fasinja ba ai bara menene ba za a samu ba abinda Allah ya kaddara maka ba wanda yake hana ka yanzu in za a kwatanta da mazan da matan da masu adidi sahun mazan da mazan da me suka fi matan hawa adidi sahun a wani wuraren ma matan sun fi mazan hawa kuma ni abinda na kasa gane yanzu ina irin kungiyoyi masu kare yancin mata women rights kaga da yake ba addini suke wa aiki ba kaga wannan ai cin zarafin mace ne a zo a hada mace jiki da jiki wallahi wani keke na fadin mallam mace za gani a tsakiya namiji anan wannan ba cin zarafin mace bane me yasa ba ku magana akan wannan me yasa ba za ku yi kira wa gwamnatoci ku kai proposal ku kai bukatar ku sa majalisa ta yi doka kuna neman alfarmar gwamnati ta yi muku adidi sahu na mata zalla ko da a cikin adidi sahu guda 100 a ware 10 a ce wannan na mata ne zalla kawai da an ga painting shikenan amma yanzu ya zaka yi ka taho da matarka niki da ciki tana nakuda ko zata me zaka kai ta asibiti sai dai ka dauki hayar adidi sahun gaba daya ta ka dauki shata in kuka sa ta to ko dai ta dauki shatar gaba daya wasu marasa kirki ma shata ka dauka wallahi sai daya ya dauki mutum saboda ba doka idan ta ki sai ya ce sauka don haka muna kira ga attajiran mu waɗanda suke da hali Allah ya kara muku wadata da yalwa don Allah ku girmama mu ku girmama addinin musulunci ku girmama iyalan mu da ayyan mu mata a kowane titi a samu wani attajiri ya sai adidi sahu ya musu fenti ya ce na mata ne kawai ko kuma ku mata attajirai a cikin ku ai akwai masu harkar adidi sahu a cikin ku yawa yawan wasu adidi sahu ma na titi din na matan aure ne irin matan manyan mutanen nan to ku rinka yi mana idan kina adidi sahu guda uku ki yi wa ɗaya fenti ku nemi hukuma ko ta karota ko wani hukuma ban sani ba ko wace jiya ne ma ta sahale muku a ce wannan fentin mata ne in an ga adidi sahu mai kaza na mata ne wallahi sai Allah ya yi wa abin albarka kuma za a ji daɗi mutum yana da ƴanci matarsa da ƴarsa amma yanzu ma da duk darajar mace duk kimar mace ko matar waye ita in za ta hau adidi sahu daga gadon ƙaya zuwa gidan murtala insha Allah sai an jona mata namiji ƙugu da ƙugu ai bai ba gari mawadata irin wannan gari da suke da attajirai masu kuɗi gari da ake da ƴan kasuwa ga business na samun kuɗi hanyar samun kuɗi da yawa za a yi ta kawo matsaloli ai an kawo matan ba za su hau ba kaza 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 wallahi a hankali za su koya idan ba za su hau ba ai sai a kafa musu doka a ce ko kuma ba za ku hau ba sai wannan za ku hau ko in hukuma ta gansu sun haɗu da maza a ɗauki mataki a kansu amma wannan haɗa maza da mata a daidai sahun abu ne wanda yake mummunan abu kuma muna neman albarka a wajen Allah ya kamata mu gyara kuma wannan ba larura bane wallahi ba larura bane wallahi a Kano akwai attajirai masu kuɗi kai ba Kano ba sauran jihohin nan ma duka akwai masu kuɗi masu halin da za su iya mutunta addini to matsalar mu shine wai in abu addini ne yace ayi shi ba za mu mutunta shi ba ba daɗi mutum ya dauko matarsa wani yazo makale mata a gefe suna tare ba daɗi mutum ya dauko yarsa budurwa ya kawo ta bakin titi za ta je makaranta ka ga an jefa ta cikin ɗatti maza to wai lalacewar mata kai yanzu har a ce wai dan adidi sahu dan keke napep wai zai goye mace wai a ƙugunsa wai a gefa ka haba dan Allah Allah ya sa su gyara
amin Allah ya sa ka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai akwai magana da ake cewa in an ga tsaka a kashe ta shine take cewa wai hadisi ne ko kuma ijma'in malamai ne sannan kuma take cewa menene hukuncin kashe irin su cinnaka da maciji da kunama
to magana akan kashe tsaka hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malamai suke cewa amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ko sahabbai suke cewa bi qatlil wazagh annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni ne an ganta a kashe ta me yasa saboda tana cutarwa kuma sanannan abu ne duk masana dabbobi da irin waɗannan halittu an san cewa tsaka tana cutar da dan adam akwai kes din da aka taba gaya mini wata rana wasu mutane a gida duka suka mutu. Me ya faru? Wai ashe tsaka ce ta fada a cikin ruwa ne ko a cikin abinci ne? Ko ruwa dai ko abinci haka?
An ta buga a social media.
An ta buga a social media ma. I can recall. Ko gaske ne ko ba da gaske bane wallahi alam. Sai suka sha suka yi amfani da shi duk sai da suka mutu. To kaga tana cutarwa. Tana cizo kuma tana da guba, tana da kaza tana da kaza. To annabi ya umarni da a kashe ta kamar yadda zo a cikin hadisi ingantacce khamsun min al-fawasiqi yuqtalna fi al-hill wal-harami. Akwai fasikan dabbobi da annabi ya fada yace ana kashe su ko a harami aka gansu ko a inda ba harami ba a hillu ya halatta a kashe su kamar yadda kuma annabi ya hana a kashe wasu dabbobin sallallahu alaihi wa sallama irin su cinnaka ko tururuwa haka kawai wanda ba ta cije ka ba bai halatta ba da alhudahuda da irin su shirwa da su kwado har kwado ba a kashe shi tunda bai maka komai ba idan zai cutar da kai ne a wani abu dauke shi ka jefar da shi ya tafi cikin ainihin wato harkarsa malamai suka ce duk dabbar da take tana cutarwa kawai a rike wannan a matsayin ka'ida duk dabba wacce take tana cutarwa to halal ne a kashe ta ko dai ta cutar a dukiya ko kuma ta cutar a gangan jiki addarar aljasadi ko addarar fil mal cutarwa ko a jiki ko kuma cutarwa a gangan jiki wannan ya halatta ne a kashe shi kowane dabba gaba daya idan yana cutarwa sai dai dabbar da shari'a ta hana sunan shi shari'a ta hana kar a kashe hadisin kashe tsaka Abu Huraira ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Sa'd bin Abi Waqqas shi ma ya ruwaito hadisin kashe tsaka daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Ummu Sharik ita ma ta ruwaito hadisi daga manzon Allah akan kashe tsaka da aka shari'a ne kashe tsaka an ganta akan ta saboda tana cutarwa ba ita kadai ba duk dabban da yake cutarwa kamar yanzu maciji kana ganin sa ka san yana cutarwa sai dai in wanda zai wuce ne a hanya ka bar shi ya wuce abin sa amma an ka ganshi a wurin ka to shi ma an ce ka nemi izini watakila ba macijin bane aljani ne ka nemi izini cewa bawan Allah ka bar mana wannan guri ba wurin ka bane sai ya tafi wallahi alam
to akwai wata magana da ake cewa kamar wai dukan farko wanda ya kashe ta a duka na farko kamar ya fulada ne a san wanda ya mata duka biyu ko
to wallahi ban sani ba ina ji dai ana faɗa tun muna yara sai dai mu dade bincika insha Allah ta'ala
hadisin ne bai zo ba wannan hadisin
na'am
to me tambaya ta gaba take cewa me tambaya na gaba yake cewa menene hukuncin zama da macen da ba ta sallah kuma an mata wa'azi amma ta kiji za ta yi alwala amma sai ta kita yin sallah matar sa ce wannan
hake wannan mace sai ko shedaniya to na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa alƙawarin da ke tsakanin mu da mu da su wadancan mutanen as-sala al'adul ladhi bainana wa bainahum as-sala bambancin mu da kafirai sallah duk wanda ya tsaya sallah ya tsaya addini wanda ya tozartar da sallah bayan yinta ya tozartar da addini
to
so mutum ya je ya dauro macen da ba ta sallah me amfanin zama da ita bai halatta ka zauna da ita bai halatta ka zauna da ita ba amma a yi mata wa'azi a faɗakar da ita a ja mata kunni a tsoratar da ita a gaya mata wa'idi narkon azaba na ubangiji ga wanda baya sallah a yi mata bayanin hadarin in yin sallah inda hali a yi mata kyauta a jawo ta jiki don ta rinka yin sallah har ta saba idan ta ƙi shedaniya ne kurin a rabu da ita Allah ganar da mu
Allah saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin wai sayar da mage idan tana wa makota barna sannan kuma wai akwai wata addu'a da ta inganta idan ana bin mutum bashi ya dinga yi domin wanda domin wanda yake bi bashin ya dan kyale shi zuwa wani lokacin da zai samu ya biya kamar ya toshe mai baki kenan
to na farko dai bari mu amsa ta biyun dan saboda ba wani dogon jawabi akwai hadisi da suka zo akwai addu'o'i da suka zo na biyan bashi kullun ina yin wasiya wa ƴan uwana da wannan littafi mai albarka na Haythul Muslim Allah ya ji kan wanda ya rubuta shi yana da albarka Haythul Muslim akwai addu'a da annabi ya karantar Allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an ma siwak wannan addu'a ce da ake karantawa don biyan bashi ba ma sai ka wani rufe baki ko rufe ido ba kawai kai ta yi duk wata matsala ta mai bashin Allah zai baka kariya Allahumma aqdi anni dayna wa aghnini min al-faqr wata addu'a ce ita ma Allah ka biya min bashi na ka raba ni da ka wadatar da ni ka raba ni da talauci ita ma wannan addu'a ce kuma annabi ne ya faɗa a yi ta kenan akwai addu'o'i da ake yi na biyan bashi wannan ba laifi bane mutum yayi ba wai kuma wai don a ce wai ko ya rufe bakin mai bashin ba ita kuma shari'a ai ba za ta baka abin da zaka yi wai ka cuci wani ba a'a ita addu'ar zaka yi ta ne don ka samu damar mai biyan bashi da yake kanka ya Allah ka biya mana basu kan shi kanmu
amin
ko mutum ya kokari ya rage cin bashin daga cikin matsalar bashi kai kware ka rage ka takure kanka ba inda shi eh ba inda shi zan hakura zan rayu kamar yadda kowa ke rayuwa abu kaza fa in Allah ya kawo zan yi in bai kawo ba kuma zan yi hakuri to wannan yana taimaka kware da gaske sai maganar wato sayar da mage ko kuma kulliya a wata maganar wai tana mutu ko tana makuta barna ko ba ta magana makuta barna yanzu ni abin da ya dame ni halaccin a sayar da ita yawwa halaccin a sayar da ita akwai maganganun malamai dangane da hukuncin sayar da mage akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na harsu sallama an bai'i sinnur manzo Allah ya hana a sayar da mage wasu malamai da suka zo fassara hadisin suka ce to wannan wani irin hani ne wannan hani ne na haram kai tsaye koko na hitanje ne wasu suka ce a hani ne dai bai kamata ba a sayar da mage ma'ana hani ne dai na kamar dai bai da karfi hani me ye dalili suka ce annabi ya faɗi wannan ne ba ni sunan shi don saboda an saba mage kyautar da ita ake malam tun da aka yi duniya duk inda ake a mage ita albarkar da Allah ya mata kyauta ake ba da ita abuhu ake
dan
eh abuhu kuma ita albarkar ta sai dai a zuba ta abuhu ta riƙu dai a kwali kan za a samu matsala ko a hannu ko da abu to sai a zuba ta abuhu kuma ga dogon nisan kwana fa tana cikin dabbobin da ba sa mutuwa da wuri yanzu ka zuba ka saka mage a cikin buhu ka daure bakin buhu kuma duk inda zaka je da ita wato ka ganta da ranta wai wani wani ne wai ake wannan ba ni sunan shi Professor Mansur Sokoto Allah ya kare shi malamin mu wata rana wannan yake zantar da mu kissar wata mage ina jin mun yi wata tafiya ne haka yake gaya mana kai na sha dariya kissar magen nan wato wani bawan Allah ne mage ta dame shi ta da iya damuwa ta dame shi ya rasu inda zai daita yace bari zai maganin ta ya kyautar da ita ta dawo ya dauke ta abuhu ya kai ta wani guri ta sake dawowa yace to bari ya maganin ta ya sa ta a mota ya sa ta abuhu ya sa ta abut yayi tafiya sai da je wata jiya da je jihar ma ya shiga daji yayi parking din motar sa da yayi parking din motar ma sai da ya tafiya mai nisa yaje idan zage magen nan i wullar da ita ku to da ya dawo sai ya bata inda ya aje motar tasa yana mai ta rasa aka ce to ɗaya daga cikin wato gaba da magi ke rasa ya nemi mota dai ta bata shi da yaje jefar da mage ya jefar da mage ya jefar da mota kenan sai ya yana nan haka sai kama sai buga waya a gida ina gaji a lafiya kalau ya baka dawo ba har yanzu wallahi na jefar da magen nan ne kuma mota ta tabata na rasa na shiga daji na rasa inda na jefar da magen nan sai aka ce wata magen sai ce magen mu mana sai matar ta ce ai gata tace ai gata a kofar gida gata a cikin gida baki kan ta dawo yace me kika ce tace wallahi baki zai ta dawo to shi ba fa yana fada jin bai ma dawo ba tukunna kuma yana neman motarsa amma magen na ta dawo Allah ya sauke to ita mage tana da wani sha'ani ne nata na daban to yanzu abin da nake bayani shine wasu malamai sun ce hanin da aka ce annabi ya hana a sayar da mage saboda ɗabi'ar mutane sun saba mage ba sayar da ita suke ba kyautar da ita suke wasu kuma sun tafi akan cewa ita mage ya halatta a sayar da ita ba don komai ba babu wani dalili karara in ji su da fada da zai hana haka jumhurin malamai majoritin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi na jawazu bai'us sinnur ya halatta a sayar da mage jumhurin malamai daga cikin su Imam Malik ya halatta sayar da mage Imam Shafi ya halatta sayar da mage Imam Abu Hanifa ya halatta sayar da mage Imam Ahmad ya halatta sayar da mage jumhurin malamai duk sun tafi akan a iya sayar da mage ba laifi bane da haka wannan mata da take tafiya take magana akan wannan to amma fa akwai hadisi kamar yadda nayi bayani wasu sun tafi akan hanin da annabi yayi amma duka da sun yi hadisin tawili wallahu ta'ala alam ibn hazm azahiri yan zahiriya to shi kam yana da ra'ayin haramun ne sai da mage me yasa saboda wannan hadisin Allahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa bai shin malam ya halarta ya kai tallan kodarsa asibiti domin a siya saboda yana cikin damuwa ya rasa yadda zai yi da bashi ya dame shi ba iya bacci kuma yana tsoron ya mutu da bashi a kansa
to Allah ya sauke Allah ya bashi yanda zai yi kuma Allah ya biya masa duk abinda ya rasa a yanzu matsala ce ba ta sai da koda ba bari mu dauki abin da fadin sa yanda yake gaba daya menene hukuncin sayar da wani gaba na gangan jikin mutum wannan fatawar zan ba da ita a gurguje haka saboda kurewar lokaci saboda akwai bayanai da yawa na malamai amma zan takaice wata rana zamu fada da bayani in Allah ya so yadda koda ma ba a yi tambayar ba sai mu sharhi sosai akai malamai sun tattauna kamar yadda yazo a cikin littafin Al-Mughni na Ibn Qudama Allah ya masa rahama menene hukuncin sayar da wata gaba ta jikin dan adam sassa na jikin dan adam me hukunci ka hada da jini ka hada da nonon mace ma ka hada da kunne ka hada da ido ka hada da koda ka hada da hakori wannan abin na gangan jikin mutum wasu malamai sun tafi akan halal ne tunda naka ne su a fadan su ma ka sayar zaka iya sayar da wato gangan jikin mutum ya sayar da gangan jikin mutum kamar idonsa wasu malamai suka ce ya halatta tunda idan ka guda biyu ne ka ce a cire daya a bar maka daya saboda yanayi da ake ciki ko kuma ana neman fata a yanki fatar ka sayar wa wani duka amma suka ce a lokacin da aka zo ana buƙatar taimakon wani zai galabaita ba wai ka yanke shi ka kasa a kasuwa kana jiran wa zai siya ba on condition ne zaka sai da gabar jikinka a lokacin da wani yake buƙata sai kace ba za ka bayar kyauta ba sai an biya ka kuɗi to wannan suka tafi akan halacin wato a iya sayarwa kenan wannan lokacin da zai al'amaliyar jirahiyya operation shine al'amaliyar jirahiya za a yi operation ana neman ido za a yi operation ana neman koda ana za operation ana neman naman kunne ana neman fata ana neman wai 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 sauran su zaka iya sayarwa wannan kauli na farko kenan kauli na biyu cikin maganganun malamai Allah musu rahama suka ce ai bai kamata ma a bata lokaci akan wannan ba suka ce haramun ne kai tsaye mutum ya sayar da wani abu na jikin sa haram ne me dalili suka ce ai ba naka bane yaya zaka sayar da abin da ba naka ba suka ce sanannen abu ne malamai sun ce duk wani abu da ke jikin dan adam na Allah ne ba mallakin sa bane na ubangiji ne da halice shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi ma laysa indak karka sayar da abin da ba naka ba ko baya wajenka wannan hadisin kadai dalili ne karara da zai nuna maka bai halatta ka sayar da abin da baka mallake shi ba suka ce idan ka ai ba mallakarka bane hancinka ba mallakarka bane odarka ba mallakarka bane kaza kaza ba mallakarka bane abinda suka tafi akai shi suka ce sananne ne ba naka bane wannan dan ku ba inda aka ce mutun yaje ya dauki gangan jikin sa dungurungum ya kai kansa kasuwa ise da shi zai yi dan kana gadara kai ne tunda mallakan kanka ne in abu ne da ka mallaka to zaka iya kashe kanka me yasa aka ce karka kashe kanka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima saboda ai ba naka bane a da naka ne da mallakan ka ne milkan kamilan in kai tasarrufi a cikin mallakan ka za a zarge ka ina so yan uwa su gane bayanin ba gangan jikinka ba mallakan ka bane na ubangiji ne Allah ne halice kai kawo ka me dalili suka ce a inda mallakan ka ne ai ya halatta kai tasarrufi da duk wani abin da ka mallaka to sai wani ya ce bari ya je ya dauki kansa ya kai shi kasuwa ya sayar da kansa ba a yin haka ba za ka ciri gabar jikinka ka je ka kai ta kasuwa ka je ka saida ita ba hadisi Imam Ahmad hadisi Abu Dawud Allah ya musu rahama duka sun yi kuma suka ce kamar nono ne ma shi ma na mace kamar wata mace ta zo ta ce bari ta kawo nonon ta tatsa ta kasa shi a kasuwa suka ce bai halatta ba amma yayin da wani yake da bukata yana cikin larura yana bukata ya halatta a bashi to sai dai kuma idan mutum in ya cire ya bayar yana bukatar wani magani ya sha ko yana bukatar wani menene ke supplement ake ce ko me wani abu da zai rada karfafar sa to sai ya bukaci a bashi wani abu kamar yanzu an ci jinin mutum dole yana bukatar ya ci abinci ya kaza to sai aka dan an bashi wani abu haka dai su madara su sauran abubuwa dai wannan sai aka bashi wani abu zai ji ya samu taqawi wannan babu laifi kenan kaga anan ma sai mu dauki hukuncin kenan haramun ne sai da jini ga wannan fatawar saboda wani abu ne na ba ni sunan shi na gangan jikinka sannan abinda suka ce akwai wulakanta kai a cikin sai da gangan jikinka kai yanzu kai wannan wanda kake tambaya saboda ana bin ka bashi zaka je ka kai kodar ka kasuwa ka je a tone ka a bude ka a ciri kodar ka Allah da ya baka guda biyu yana sani ya san koda tana samun matsala in ɗaya ta samu matsala sai ka rayu da guda ɗaya wannan kana kokarin kashe kanka ne in ka je ka sayar da ita rar da ka sayar da ita larura ta fado wa ɗayan fa ba daidai bane wannan dan haka sai dai a bada ita kyauta a bayar da sunan taimako da agazawa wallahu ta'ala alam insha Allah ka tuna mini zamu dada fada da bayanai dangane da hukuncin sayar da sassan jikin dan adam ko mutum misali mutum ya aski gashin sa zai iya sayar da shi kaga ai zubarwa yake zai iya sayar da shi ko jini da sauran su wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace shawara take nema akan zamanta da mijinta tace ta taba yin aure Allah ya kaddara rubuwa tsakanin sa sai ta auri wani bayan ta aure shi bai kwata bi ba suka fara samun matsala da matar babansa har ta kai sun mata kazafin wai ita mai ya ce har suka tada mutane fiye da dubu suka yi mata tsirara suka ce sai ta tsallaka mara lafiya wasu suna duka wasu suna zagi Allah ya kubutar da ita tace za ta iya ci gaba da zama da mutum da wannan mijin ko kuwa za ta rabu da shi gaba ɗaya dangin shi tace ba sa santa tsawon shekara biyu tace kuma babu haihuwa tsakanin su
idan abin da kika faɗa in wannan bayani da kike faɗa haka yake in dai wannan bayani da kike faɗa haka yake mijinki da ƴan uwansa da danginsa suka miki kazafin kemai ya ce suka miki tsirara jigidar a gaban mutane a kauye dama haka ake yin an ce in ta tsanci ya fi dubu ma ba mamaki ai a kauye duk wanda aka ce mai ne to gari ne yake haduwa gaba daya kullu imagine mallam mutum matarsa da yake tare da ita yace ita mai ya ne yi mata tsirara ya kwabe ta a ce ce ta tsallaka wani a kwabe ta kuma ta dawo ta ci gaba da wani zaman aure da shi ai ba sai kin bata lokaci ba kuma kin ce ba sa son ki kuma kin ce ba haihuwa ma tsakanin ku me yasa kika ma bata lokaci a tunan da aka miki tsararan kawai sai ki hada kayan ki tafi gidan iyayenki da haka ni a fatata a fahimta ta in dai wannan abin da yake faɗa haka ne to ki rabu da shi ki hakura da shi Allah ya baki wani mijin ba shi ba
amin
Allah ya kiyaye
Allah ya saka da alkarim mai tambaya ta gaba take cewa mutum ne baya iya biyan kuɗin haya baya bada abinci tace tace mutum ne baya iya biyan kuɗin haya kuma baya bada abinci bayan matar ta koma gida ta yi watanni sai ce ta koma gida to da aka same shi sai aka ce ya za a yi sai ya ce shi bai sake ta ba kuma ya ce sai an bashi sadakin sa tace kuma akwai haihuwa tsakanin su shine tace ya kamata su bashi wannan sadakin
ko ne radiya ko shi shi ka su bashi su kai shi kotu su kai shi wajen alƙali matukar kun zabi ba za ku ci gaba da zama da shi ba baya iya bin kuɗin haya to bai cancanta ya auren ba ma bai da hali sannan babu abinci rukunan yin auren babu su ba wurin zama babu abinci wannan uzuri ne mai ƙarfi da zaki iya cewa ba zaki iya zaman auren nan ba duk alƙalin da aka je wurinsa in adalin alƙali ne zai tilasta masa ya baki takardar ki je ki aure wanda zai iya kulawa da ki ko sisi kar ku bashi ko taro matukar ya tabbata baya iya yi baya iya ciyarwa kuma baya daukan nauyi kuma kika ga ba za ki iya zaman auren ba so yake wai ai kulli sai dai in kina son zaman lafiya ba kiya son shiga kotun da rikici za ku iya tattara mai ya 30,000 din sa da ya bayar dan me wannan halin wata kila ma bai wuce sadakin 30,000 ya bayar ba ku bashi ki rabu da shi in kuma za ki iya zaman hakuri Allah sa albarka ki je ki nemi gidan hayan ki biya ki je ki nemo abincin ki ciyar da kanki kamar yadda wasu matan yanzu haka suke su ciyar da kansu su biya kudin haya su biya kudin makaranta shi dai namiji ba abin da ya iya kawai illa ya zo gida ya kwana a bacci lusari su komai baya iya yi Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace shawara take nema mijinta ne yake neman aure kuma tsoho bujurmarsa ce bai faɗa mata ba sai a social media ta ga ya dora wata uku da suka wuce ta kama shi suna soyayya hutunan ba tsaya budurwar tasa take tura masa kuma har yake ce mata idan mijinta ya mutu zai aure ta to yanzu dai mijin ba mutuwa yayi ba amma ta kashe auren shine za a daura auren gobe wai shine take tambaya
gobe haka
eh
to wai waye mai tambaya ni ban gane ba
matar ce take tambaya mijin take tambaya
ita ce da tai abin ita take tambaya
ita wacce za a aure wa matar ne take tambaya
to ni fa gaskiya injiniya ina so fa ka kula fa kaga maganganun matan nan fa wallahi riwayoyin nan da suke kawo wani lokacin ba lalle fa gaskiya bane ba ni fa ban ƙaryata ba amma gaskiya ita fa mace idan za a mata kishiya fa duk sharrin duniyar nan za ta iya kulla shi ta faɗa wallahi akan mijin zai aure ta yanzu me tace wai
tace tsohuwar budurwarsa ce
to na farko yanzu da kata a yi mun haƙuri fa don Allah akan wannan fitowar tsohuwar budurwarsa akwai laifi ne mutum ya nemi wata mace bai samu ya aure ta ba a da
ai tana da aure a lokacin
kamar yaya
tsohuwar budurwarsa ce yanzu
a da bai aure ta ba
eh sai har chatting
har tai aure
uku da ya wuce ta kama su suna chatting da ita
kuma tana da aure
tana da aure
eh to nan muna tare da ita
yau har da tura
tsareci
kuma take yake ce mata
kuma da aurenta
eh in mijinta ya mutu wai zai aure ta
to mijin yana raye ma za a kashe shi
eh to amma dai yanzu ba mutuwa yayi ba amma dai ta kashe auren
mata suna
yin tsakiya auren gobe
to ai kaga shi mijin cewa in mijin ya mutu kaga kenan bai ce ma me tafi ta ba
eh amma har sai yanzu dai an kashe auren za a daura
an kashe aure za a daura aure to yanzu dai Hajiya ni dai yanzu a nan gurin wannan magana ta ki tunda ba da wani tabbas akai ba za mu iya haramta wannan aure ba amma in ya tabbata haka kenan yayi neman aure ne akan aure idan magana dike fada haka ne to mijinki ya nemi aure kan aure haram ne dan ba yanda za a yi mutum wata tana zaman aurenta ka je ka neme ta tana cikin gidan mijinta kuma ka zo ka aure ta ki ga ya mijinki haramun 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 yayi ya aikata laifi ya aikata sabon Allah tabaaraka ta'ala wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba tace ta samu matsala da dangin mijinta suna da laifi ita ma tana da laifi to har suka ce kar ta kara zuwa gidansu to yanzu dai ta ba su hakuri ta waya to shine take tambaya ko bata sake zuwa wajen su ba tana da laifi
a'a dan mutun ya ce kada a sake zuwa wajen sa ai suna cikin fushi ne suka ce kada ki sake zuwa kawai ki ci gaba da zuwa babu laifi ai kin yi zumunci ne kin sa da zumunci kar ki daina zuwa din ki ci gaba da zuwa sai dai in suna koran ki suna wulakanta ki to sai ki daina zuwa amma ki ci gaba da zuwa wallahi alam
wannan take cewa menene hukuncin yin sauka a sabon gida kafin a tare asalin sa ya da halaccin yin
to asali dai abinda annabi ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallama shine in zamu shiga sabon gida mu karanta a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq sau uku wannan ita ce addu'ar da aka ruwaito mana annabi yana yi idza nazala manzilan in ya sauka a dukkan wani wuri ba laifi riwaya ta zo hadisi sahihi cewa manzo Allah ya ce ku rinka karanta bakara a gidajenku dan inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi surat albaqara ku karanta bakara a gidajenku saboda shaydan yana gudu ya bar gidan da ake karanta surat albaqara shedan yana gudu baya iya zama a wannan gida so idan mutun yayi ainihin wato dauke kewa da wannan hadisi zai shiga gida ya karanta suratul baqara to dan koren shedanu da suke zama a cikin gidaje wannan ba laifi yayi ba tunda annabi ya ce a karanta suratul baqara a cikin gidaje dan kuma shedan baya iya zama a ciki to asali masu karanta Qur'ani ko sauke Qur'ani a cikin gida suna tabarruki ne da Qur'ani suna neman albarka Qur'ani shi Qur'ani yana da albarka kuma yana da amfani amma ba nassi da yazo yace in zaka tare a sabon gida sai ka sauke Qur'ani babu wannan wallahi alam a cikin abin da na fahimta na sani nassi dai yace in zaka tare a gida sai ka sauke Qur'ani amma mutum yana iya tabarruki da alqur'ani ba sharadi bane ba dole bane amma in mutum ya dauke shi da sunan addini ne to wannan wata bid'a ce wanda ba ta da asali ba ta da tushe amma shi qur'ani ko dukan sa ko wani bangare nasa mutum ya tawassuli da shi yana neman albarka to wannan ba laifi sai dai in an tambaya shin salaf magabatan mu na kware suna yi in za su tare a gida su soke qur'ani gaba daya a iya sani na dan abinda Allah ya sanar da ni ba sa yi baya cikin abinda suke yi amma waɗannan nasoshi sun halatta mana mu yi waɗannan abubuwa na ambata mana karanta wannan addu'a ko suratul baqara wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace mahaifin su shekarar sa 10 da rasuwa kuma ana bin shi bashin kuɗi da yawa lokacin da ya rasu sai yayan sa yace zai biya mishi amma bai fada musu ba yanzu kuma shi yayan bai da kuɗin da zai ci gaba da biya sai ya fada musu to ita kadai ce babba kuma mamanta ta rasu sauran kannanta yara ne amma an yi magana da iyayen su sun ki su ba da ko sisi ita kuma ta ce a saida nata a biya an ce wai ba zai yiwu ba su masu yaya su ya kamata su bada to shine take tambaya yanzu hakkin bashin yana kan waye
asali abin da yake a shari'ar musulunci abin da ya tabbata shine ba a rabba gado sai an biya bashin da ke kan mamaci da haka duk magadan da suka zo suka ainihin wato rabba gado na mamacin su basu biya bashin da ake bin sa ba sun saba wa Allah kuma Allah sai ya kama su tunda ko ya bar abin da ya kamata a biya masa kuma suka ki su biya to sun zalunci mahaifin su sun kuma shiga cikin sa kuma sani cewa ya tabbata a cikin riwaya hadisi cewa duk kuma mutumin da ya mutu akwai bashi akan sa fa ba zai shiga aljanna ba sai an biya masa da aka shawara ta anan shine ki je ki biya bashin nan wani magana a sai da naki a biya ba zai ba haka bane ya halatta zai yi da aka ki maza maza ki je ki sayar da abin da zaki saida a je a biya wannan bashi kuma ba laifi bane daidai ne Allah miki albarka idan kin yaka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ta auri miji mai matsalar kwakwalwa tace lokacin neman aurenta bata sani ba kuma ba a fada mata ba amma tace yana zuwa ganin likita duk wata uku idan ciwon ya tashi sai ta yin surutai yanzu tun kan babbar sallah ake fama bai dawo daidai ba yaran su biye da shi tace wallahi da soyayyar sa tace wallahi yanzu ba soyayyar sa aranta to shine take nema mallam ya bata shawara ita mai raini yace yan uwanta ta gaya musu matsalar sun ce wai tayi hakuri ga kaddarar ta ce haka
to na farko dai musulmi ya kamata su sani cewa shi aure daga cikin dokokin sa ya kamata miji ya zama lafiyar sa galau mata ma lafiyar ta galau duk lokacin da aka samu halal aka samu mushkila aka samu wata damuwa miji bai da lafiya to mace tana iya defaulting tana iya ki a tunda baka da lafiya bazan aure ka ba in tayi haka ba ta saba wa Allah ba kamar yadda kuma namiji idan ya tarar da mace tana da wata larura tana rashin lafiyan da bai iya jurewa bai zauna da ita ba to da mun shari'a ta ce a samu lafiyan ma'aurata guda biyu sai shi mai defaulting yace a ba zai yi ba bai saba wa Allah ba da haka wannan mata a fatawa da amsa na halacci ta nemi saki ga mijin ta da ya haukace ko yake da tabar hankali in ta nemi ya sake ta bata yi laifi ba a shari'a daidai ta yi zaki iya neman ya sallame ki zaki iya neman ya sake ki ko ki bari in ya dawo hayyacinsa tunda sai in yana cikin hayyacinsa ne zai ya sake ki sako ai in ya sake ki bai da hankali to akin ga ba ki sako ba amma dai wannan neman ya sake ki din ba laifi bane a shari'a ba kya cikin waɗanda annabi ya yi wato ainihin wato narkon azaba da bayan narkon azaba akan su in sun nemi saki fi kai ne ma ba a san cewa ba za a shiga aljanna ba halal ne ki shiga ai halal ne ki nemi ya sake ki abu na biyu ki duba ƴaƴanki wani ƴaƴa guda biyu da kuka haifa kuma ki duba hakurin da kika yi da shi a shekarun baya tunda kin iya jurewa har kuka haifi ƴaƴa biyu to me yasa ba za ki amfani da wannan hakurin ba ki ci gaba da yi up and down haka on and up yau yana hankali gobe mahaukaci ki ta hakuri da shi kina masa tarbiya saboda kulawa da ƴaƴanku in kin ga zaki haka to kin yi kirki Allah miki albarka Allah ya kyautata miki idan kuma kina ga ba za ki iya yi ba to babu laifi kiya iya neman ya sauke miki dan gaskiya kina da haƙi ba inda aka ce shari'a dole ki auri wanda yake bai da hankali wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa dan Allah a taimaka a bawa iyalinsa shawara tana sauraron ka sosai kuma tana aiki da maganganunka wai tun daga ranar da kai wa'azi akan mace wai idan tana goyo ko tana shayarwa tafi mijin cin abinci wai tun ranar stance bai kara zama lafiya ba
to
idan za su yi breakfast idan za su yi karya kumallo kenan za su soya kwai guda biyar shi kuma ta bashi guda daya
subhanallah
da yayi magana sai ta ce ai fadar mallam ce
subhanallah
wai dan Allah a bata shawara ta rage ko kuma ta yaya yaran hakan nan please
wannan mata akwai azaba kuwa wato su mata su mata wato lamarin su ji hakuri wai karatu ne muka yi ina bayani cewa bai kamata mace mai shayarwa a batta da yunwa a gida ba kaga wannan sananne abu ne kuma bai kamata mai gida da daddare ya ci wani man kaza ya ci tsire kana namiji ka zauna kai ta ci matarka tana shayarwa tana da goyo ka bata cikin wahala ba nayi bayanin nan nace kuma bai kamata da safi a zo karyawa mai gida a zuba masa cokalin madara guda biyar mace mai shayarwa a fata bakin shayi ta sha ba nace ya kamata ba mace mai shayarwa ya zama ita aka fi bawa abinci ta ci sosai saboda mai ba ita kadai bane ina fatan duk mutane sun yarda da ni akan wannan to amma wannan baiwar Allah ta wuce gona da iri an ce su tofa bai samu zaman lafiya ba tunda ta ji wannan fatawa tunda ta ji wannan karatu to miji dai ya kawo kuka ya ce shi fa abun nan ya ishe shi don Allah a yayi yaron ne haka ya isa wato su zama ɗaya kenan to kai hakuri abinda kake bata abinda kake ciyar da ita ai danka yake sha ba kuma izuwa karan kanta bane ba to amma ba laifi za a mata nasiha ta daddaga kafa Allah kalli ta sassauta maka ba dan komai ba saboda me yanayi da ake ciki na rayuwa amma ina gaya maka baka da asara don ka ciyar da matarka kuma baka da asara don ka taimaki matarka sannan idan bata gyara ba in bata sassauta ba ka karbi kullun so din kai ka rinka bada abincin ta yadda dai ba za ka cutar da ita ba kuma ba za ka cutar da yaron da take shayarwa ba ina maka murna da Allah ya baka mata mai sauraron karatu ina maka murna da Allah ya baka mata da take jin wa'azin malamai ina maka murna irin wannan mata mata ne masu albarka ka rike ta hannu bibbiyu kuma don Allah ka taimaka karka mata kisha muje mana
Allah ya saka da alkali mai tambaya ta gaba take cewa tana yin kasuwanci amma jarinta ba zai ishe ta ba shine take so ta karbi rancen kuɗi a gurin ƙawarta idan ta juya kuɗin to idan sai ta dan dora wa ƙawarta ta riba sai ta biya ta shin hakan ya halatta
idan kun yi da yarjejeniya cewa wance ga kuɗi na 500 ki je ki kasuwanci abinda Allah ya baki na riba ki dan dora mu na ya halatta kuɗin da aka dauka aka bayar da sunan kasuwanci ba da sunan bashi ba inda sunan kasuwanci ne ba sunan bashi ba amma inda sunan bashi ne to wannan sai dai ki abin da ya tabbata a hadisi bayan kin biya ta bashin ta sai kuma ki dauko wani abu na ihsani ki ce wanci ga wannan naji dadin bashin da kika bani ga wannan na kyautata kamar ta baki 500 kin yi aikin alheri kin samu kuɗi kin zo zaki mayar mata sai ki mayar mata 500 ɗin ta cipcip wataƙila ki bari ma bayan kwana ɗaya kwana biyu dan kai ya zama riba sai ki aika mata 150 ki ce wance ga wannan wannan fa da gina ce wallahi na ji daɗi ne kasuwancin da nayi da kuɗin da kika bani na samu alheri ke ma gana ki wannan ya halatta Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah shawara take nema mijinta baya zuwa sallah asuba masallaci idan ya tashi ma sai dai ya yi ta a gida koda ko ana yi a masallaci wani lokacin ma sai ya kai 6 ko 7 sannan ya yi ta ita kuma tana so yaranta su saba da zuwa jami'i
sarki
saboda haka ko ranar juma'a ma masallaci sai an kusa ta da sallah zai zo
subhanallah
zai zo ya tafi da yaron sannan kawai sai yana wajen kishiyarta kamar yadda ta faɗa sai ta tura yaron masallaci ta tura su su je masallaci da ya zo ya yi ta faɗa yace kada ta sake tura su ta jira in ya fito ya tafi da su to shine take cewa ya za ta yi dan Allah mallam a bata shawara
to Allah ya miki albarka da ya zama kina kishin addini kaga malam wasu Allah yana ba su mata malam ka duba mutum wato masha Allah shi bai damu da addinin ba amma matarsa ta damu da shi irin waɗannan mata ya kamata a karfafe su mata mai kula da tarbiyyar ƴaƴanta Allah miki albarka Allah ya taimake ki akan kula da ƴaƴanki Allah sa ƴaƴanki su gaje ki kar su gaje baban su to amma a nan gurin shine maganan ya hana ki tura yaran sa masallaci wala Allah yana da wani uzuri saboda yanayi da ake cikin rashin security da tsaro akwai hadari yara kanana a tura su tafi masallacin juma'a ba wani wanda zai kula da su to dan ya hana ki anan yana da uzuri amma abin da zaki nemo kanin ki rinka tafiya da su ko kuma ke ki nemi izini ku rinka tafiya da su tunda shi ba nan saka hijabin ki wanka ki ajiye yaran ki ku tafi sallar juma'a ki je masallacin mata in an gama ki je ki dauke su wannan shawara ce idan ke bara ki je ba nemo wani almajiri babba ki sa ya kai su su sallah tare da sallaya su dawo in yazo yana bambami yana fara ki ce tare da wani suka ji na tabbatar yana miki fada ne karki tura masa yaransa masallaci kar a samu matsala tunda yanzu komai yana iya faruwa akwai rashin tsaro duk da dai alhamdulillah akwai tsaron mun gode wa Allah a masallacin mu dai na juma'a kan ba laifi daidai gurgudu amma anan yafi ki gaskiya saboda abin da zai iya zuwa ya je faru kar su je tsallaka titi a buge su ko ran juma'an wani ya dauke su gashi nan yanda abin yake bin mutane har gida ma a sace su ballantana an tura su je masallaci ba wani babba a tattare da su to lalle a hada su da babba shine shawara wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta baya bata lokaci baya bata lokacinsa amma dai yana bata abinci tace kullun cikin kunci take kafin ta aure shi ya taba aure amma bata tarar da matar ba suna da yaro da ita ita ma tana da yaro mai shekara 2 wani lokacin sai 12 dare sannan ya dawo gida kuma baya bata lokaci kawai da ya dawo zai neme ta a kwanciya da ya biya bukatar sa zai kyale ta tace tana tsoron rabuwa da shi saboda yaron ta kai ya sha wahala domin karami ne kuma ita ma tace wai tana ganin rayuwarta tana dab da lalacewa tace shekarar ta 26 kuma mahaifinta ya rasu bayan auren
to tunda kina da wani tsoro kina da wani haufi ki cigaba da addu'a Allah gyara miki mijinki Allah ya sa abubuwan da yake kyautata ya gyara kuma abu na biyu akwai danki kina jin tsoron kar ito zar ta gade wulakanta to kin ga sai ki hakuri ki cigaba da addu'a cigaba da lallabawa har zuwa wani lokaci wannan zai fi gaskiya akan ki kashi auren ki tozarta ba uwa ba uba ba iyaye kuma danki ya tozarta sai ki hakuri Allah ya yi miki na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana yi wa mallam fatan alkhairi wai mai hukuncin yawan rantsuwa irin wallahi wallahi din da zaka ji mutane suna yi kuma abin da za a iya aikatawa bane shine
take neman
shawara din ta rage wannan
ba daidai bane kuskure ne malamai sun yi magana akan yawan rantsa-rantsi har ma wasu malaman suna magana akan alamar munafiki shine mai yawan rantsa-rantsa musamman akan ƙarya da abin da bai aikata ba to ki kwari ki rinka magana babu rantsuwa shine zai fi miki alheri wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta wai idan zai tafi kasuwa idan tace Allah ya bada sa'a baya amsawa amma idan ya dawo tace sani da zuwa yana amsawa shine take so ta ji ƙarin bayani sannan kuma za ta ci gaba da faɗa ko kuwa ba za ta daina faɗa ne
to Allah shirye shi amma dai ba a sani ba ko kuma wannan lakanin ne ya je karbo oho ba a sani ba wai haka ta rubuta ko kai ne kai kuskuren fara rubuta ba
haka ta rubuta
in ta ce Allah ba da sa'a ba zai amsa
ba amma idan yadda aka ce sani da zuwa yana amsawa
to ba mutane kenan Allah mai halitta Allah ba da sa'a addu'a ne ai ba za mu ce ki je ne yi wa mijinki addu'a ba ko ya amsa ko bai amsa ba Allah zai iya amsa in ya amsa ai sa'ar da zai samu zaki samu ki ci gaba da cewa Allah ba da sa'a ko da ba zai amsa ba kai ki ci gaba da yi mai addu'a ma a cikin sujada ya ubangiji ka ba mijina nasarar kasuwa Allah ka taimake shi baki ragu da komai ba ki ci gaba da yi
mai tambaya ta gaba tace cewa ta ji fatawa akan masu yin nafila bayan la'asar da bayan asuba akan hani shin mai raka'a ta alfajr da ake yi bayan sallar asuba ba
baya ciki ya halatta a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani yana yin sallan nafila bayan sallar asuba ya annabi ya ce a subhi arba rakat shin asubain ne kan mai da ita harka hudu sai ce a ya manzo Allah rakata ne fajr ne ban yi ba na makara nake ramawa annabi ya tabbatar da shi dan haka in dai rama sallah ne babu laifi musamman ta nafila amma haka kawai mutum ya girgire sallar nafila bayan asuba ko bayan la'asar haram ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai za a iya cin abinci da wanda ba musulmi ba a kwano daya
shi asalin matsalar cin abinci da wanda yake ba musulmi ba asali malamai sun ce kar a yi shine asali musamman duk abin da zaka yi ka nuna ka yi shi tare da nuna soyayya ko kauna gare shi wannan la yajuzu bi halatta ba ko a manzo Allah cikin hadisi ya ce la yakul ba mu ka illa taqi to amma normal cin abinci kawai ba tare da wata manufa ba, yanayi ne yasa a office ne a tafiya ne ko wani abu, sai aka samu ku abinci musulmi wanda ma musulmi zai sa hannu za ku iya ci. Wasu sun kafa hujja da cewa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a wajen wani bayahudi. Wasu sun dada kafa hujja wata bayahudiya ta kawo manzon Allah abinci a kwanonta kuma ya ci. Don haka idan ba da wata manufa ne ta kauna da soyayya ko karfafan su akan addinin su ba ko bukukuwan su na kafircin su ba, wannan dan kaje ka zauna ka ci abinci da shi aboki ne a wajen aiki ne sai kuka je a wata tafiya ne wani meeting ne wani taro ne, wannan ba laifi dan mutun ya ci abinci tare da shi tunda shi bai yi da wata manufa ba. Ko malaman da suke bada fatawa suke ce yajuzu idza da'atil hajatu ilayhi, ya halatta a ci abinci da kafiri idan bukata ta sa, watakila ma ka ci abinci ne dan ka jawo shi da shi ka kwadaita masa musulunci kar ya ga cewa kana kyamarsa shi kafiri ne. Haka ya halatta lil maslaha, dan wani amfani kai ne saboda kana targeting wani abu a tattare da shi, zai ce a yanzu wani ya ma ci abinci da ni, wannan lalle yana girma ne, wannan ba laifi za a yi. Wasu wasu malaman sun ba da fatawar halaccin kai tsaye saboda da'awa. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah malam ya taya su da addu'a, Allah ya dora su akan wanda zai kawo musu matsala akan maganar auren su, tace wallahi malam wannan yayin nashi ne dai matsalar su, baya son ayi auren nan.
Sai ku sa shi addu'a, ku ta kiyamul layli kuna kiran sunan sa kuna gaya wa Allah, ki ta azumin nafila, ki ta sadaka, insha Allah ki turo mana albishir ki ce malam an yi auren nan fa, kuma ita addu'a Allah sa alheri a ciki.
Allah ya saka da alheri. Wannan take cewa ai wata ce suna zaman lafiya da kishiyarta, amma da wata shine tsoranta take ji ko muryarta ta ji sai zuciyarta ta tsinke, idan tana waje ba ta da sukuni ko kadan, haka mijin ma tsoranta yake ji ko yana ina ko ina ya shiga, yana shiga ɗakin ta kuma koda ba kwananta bane da sauransa dai, shine take tambaya.
To na farko dai wannan abun ko dai wata kila yarwa take mai rauni ce, kasa akwai masu rauni, mutum ya zama mai rauni sai ta gigita haka kawai ba sababi, ko a cikin yara ma zaka ga akwai wanda a cikin abokanai dukan su ake ta yi haka yake, sai dai uwarsa sai ta fada kai dai rago ne. To wata kila yarwan nan take raguwa ce mai rauni ce, to in haka take kuma sai dai a ta zaburar da ita a ce ki tsaya ki nemi yancin ki na daya kenan. Watakila shi ma mijin mai raunin ne tunda yana jin tsoron matar, kasa akwai maza da ba sa iya komai, duk abin da mace za ta yi haka zai mika wuya aje ayi da shi, aje ayi mijin yana rauni. Abu na biyu zai iya yiwa kuma matar mai shige shige ne mai sanmo ne da sihiri, watakila koda kuna suna zaman lafiya to ta sammance ta, ta yi mata sihiri, ta yi mata tsafi, ta yi wa mijin ma sihiri da tsafi, wannan kuwa kaɗan ne daga cikin sharrin kishiyoyi marasa albarka, kishiyoyi mabiya bokaye. Kisa kullum muke fada wa mata ku daina yawan bacci, duk matar da take da kishiya ta daina yawan bacci, ki rinka tashi da daddare kina addu'a Allah ya zaunar da ke lafiya da kishiyarki, in tana nufin ki da sharri Allah ya kare ki da ke da yayanki da shi da ita, ku rinka yin wannan yana da muhimmanci kwarai. Sannan kuma ku rinka karanta addu'o'i na kariya daga sihiri da sammo, yawan karanta suratul baqara da wuridin kula uzu birabbil falaq da nasi a lokaci bayan lokaci, kamar yadda muka faɗa manzo Allah ya ce ai lokaci kaza lokaci kaza, wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Dan haka wannan baiwar Allah ku bata addu'o'i na lalata sihiri, ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah da addu'o'i da aka tabbatar a sunna ta je ta karanta, kuma ku sa ta rinka yin wankan ganyen magarya lokaci bayan lokaci, in wani sammo ne ko wani sihiri akai mata Allah ya warkar da ita. Sannan kuma a gaya mata daina jin tsoron wani ba Allah ba, na wannan abin da take ya wuce gona da iri. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambayar ta gaba take cewa Allah ya ji kan iyayen malam, wayarka a tanin fajiri za a kirga su ne a cikin sunanin rawatib ko kuma za ta yi wata raka'a biyu ne?
Suna cikin raka'a a tanin fajiri, suna cikin sunan rawatib, suna cikin rawatib. Dama rawatib din ai raka'a tanin fajiri biyu bayan kafin azhar guda hudu, sai bayan azhar guda biyu, a ga nawa kenan takwas
takwas
sai kuma bayan magariba biyu goma sai bayan isha'i biyu sha biyu mazala ce duk wanda ya lazimci irin waɗannan salloli yana yin su kullum Allah zai gina masa katafarin bene a gidan aljanna ya rabbi ya Allah Allah ka gina mana dogon bene aljanna Allah Allah ka samu yan aljanna ne ya Allah 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 ka samu yan aljanna ne Allah ka azurta mu da aljanna ya Rabbi
amin Allah ya saka da alkai wannan take cewa idan Allah wace irin addu'a ya kamata mai tsohon ciki ta dinga yi ta dinga karantawa bayan azkar da kuma bayan in ta haihu ma wai sau da zaka ga mutane daban-daban wani ba tsakani da Allah yake zuwa ba dan ya cutar da mutum
kamar
mayu wai kamar mayu abinda
to ai mu a wannan karatun namu mu ba mu yadda da wannan harkar mayu ba fa yawa ba wani maganan mayi ke baiwa Allah ba wani maganan mayi sai dai mai baki da kambun baka babban abin da namu baki azkar da manzon Allah ya bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zikirin safi ya ba mu zikirin yamma kurin ka gaya mata ta je ta sayi littafin hisn muslim akwai azkarus sabahi da azkarul masa in kika rike wannan kika hada da karatun alqur'ani akai akai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai same ki da yayanki ya ishe ki magani Allah ya taimake ki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta karshe take cewa tana neman addu'a Allah ya bata miji nagari tace bata da shekaru da yawa amma Allah ya jagorance ta da aure aure wai har ta yi aure uku dan Allah a bata a yi mata addu'a idan ta yi auren nan na karshe wai ta zauna tana son zaman aure sosai ta ce wai wallahi
yo ni da na ji sace miji na gari ma aini na dauka budurwa ne wallahi kuma ba shekaru mai yawa aure uku
wallahi
to ke mai akai kika ji kika jefa kanki cikin wannan yanayi
kuma tana son zaman auren ta ce
Allah ya yi mata ko sa'a ne bata ci ba ta kila ka sa akwai wannan da ba a cin sa'a Allah ya yi miki Allah ya yi miki Allah ya baki yadda zaki kuma ina baki shawara duk auren da zaki saki yanzu na hudun to ki shirya sosai da addu'a da roƙon Allah da kuma neman shawara daga bakin malamai wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
to ma sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri kada ku manta dai za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akwai group na malam Hafsat na WhatsApp kenan wanda suke ciki za su iya turowa sannan akwai wanda za su iya turowa kai tsaye ana amsa tambayoyinku ta shafin Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya Facebook da kuma Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya TikTok da kuma Injiniya Abdullahi Adamu Musa a TikTok sannan masu turowa ta WhatsApp za su iya ci gaba da turowa akan lambar waya 08 0800 984 5695 muna godiya ga wanda suka dauki wannan shirye kai tsaye akwai Ahmad Ibrahim Muhammad akwai Salis Muhammad Nasir Taraba da kuma Saluhu Muhammad Sanihiya ne Allah ya saka da alkhairi mallam zai rufe mana da addu'a akwai masu addu'o'i da suke kallon mu kai tsaye suna neman addu'o'i da kuma wanda suke sauraron mu
duka ƴan uwa da suka rubuto mana takardu suke bibiyan mu a wannan shiri lokaci mai tsawo suke ta hakuri muna bada hakuri ga waɗanda suka rubuto tambayoyi ba su ji amsa ba wallahi tambayoyin ne sun mana yawa suna da yawa amma dai muna ta ragewa duk wanda ya tambaya in Allah ya sa da zamu iso kansa da waɗanda suke kan layi da waɗanda suka yi ba a yi ba insha Allah a rinka ci gaba da bibiyar mu zamu yi kokari mu amsa su da taimakon Allah tabaraka wataala haka muna sane da ƴan uwa da suke rubuta mana tambayoyi da suke rubuta mana takardu na addu'o'i roƙon addu'o'i duka gaba ɗaya duk ana sanar da ni kuma ana gaya mini ina hada mu gaba ɗaya a cikin addu'ar ne ya ubangiji duk wanda ya rubuta takarda a wannan shafi namu da wata bukata ta sa ubangiji Allah ka biya masa wanda yake cikin larura Allah ka yaye masa wanda yake neman wani abu Allah ka bashi wanda yake cikin wani yanayi Allah ubangiji ka fitar da shi kuma Allah ka biya mana bukatun mu ka yafe mana kurakuran mu ya Allah ka sa mana albarka cikin abin da muke fada Allah ka azurta mu da fada wa mutane daidai Allah ka raba mu da san zuciya Allah ka raba mu da kaucewa kan daidai ya ubangiji duk abin da aka tambaye mu Allah ka ba mu ikon fadan iya abin da muka sani kuma ka dada bude kira zamu mu fadi daidai Allah ka dora mu akan kuskure ya Allah in muka yi kuskure ka ba mu ikon tuba ka ba mu ikon gyarawa ya Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya wannan kasa ta mu Najeriya ba za mu manta da ita ba da yin addu'a Allah ka yaye mana tsada ka yaye mana fatara ka yaye mana matsi, ka yaye mana kuncin rayuwa. Allah ka san halin da muke ciki, Ubangiji Allah ka yi riko da hannunmu ka tallafa mana. Ya Allah ka fadakar da shi wa gabaninmu, ka nusantar da shi wa gabaninmu su san halin da ake ciki. Allah duk abin da zai tsananta mana karka ba su daman yin sa. Ya Ubangiji duk abin da zai kuntata mana karka ba wa shi wa gabaninmu daman su yi shi. Ya Allah in ka kaddara suka yi shi kuma Allah ka ba mu mafita. In ka kaddara sun yi shi Allah ka ba mu mafita. Allah ka ba mu mafita. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kasa tamu. Ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri ko masifa a wannan kasa tamu Allah ka maida mai kanshi. Ka zaunar da mu lafiya. Ka yaye mana bala'i, ka yaye mana musifa, ka yaye mana tashin hankali. ‘Yan uwanmu sojoji na wannan ƙasa da jami’an tsaro da suke ta ƙoƙarin yaƙi da ‘yan ta’adda da neman kawo zaman lafiya a ƙasa, Allah ka taimake su, Allah ka riƙo da hannunsu, Allah ka tsare rayukansu. Ƙananan sojojinmu da manyansu da suke cikin daji, Ubangiji Allah ka tsare musu rayukansu, ka yi musu jagora akan abin da suka sa gaba. Ka taimake su akan daidai kuskuren su, Allah ka ba su ikon gyarawa. Duk wanda yake fandarar raina a ƙasar nan, Allah shi ma ka shiryar da shi, ka sa su tuba, Allah ka sa su gane, Allah ka sa su gyara. Allah ka taimaki musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai, ka haɗa kan musulmai, ka zaunar da su lafiya, ka daidaita su. Ya Allah ka ji kan iyayenmu, Allah ka ji kan magabatanmu, Allah ka ji kan malamanmu da suka koyar da mu. Allah duk abin da muka karanta, Allah ka kai lada ga malamanmu, ka kai lada ga iyayenmu. Allah mu ma ka ba mu almajirai na kwarai da za su gaje mu su fi mu su zo da alkhairi cikin al'umma. Allah ka raba mu da kwadai, ka raba mu da son zuciya, ka raba mu da rowa, ka raba mu da hasada, ka raba mu da bakin ciki, ka raba mu da kullata, ka raba mu da kiyayya. Allah ka sanya mana son malamanmu, Allah ka sanya mana kaunar malamanmu, Allah ka ba mu ikon girmama malamanmu, Allah ka ba mu ikon mutunta malamanmu, Allah ka tsare mana malamanmu, ka mutunta mana su, ka kare mana su da dukkan sharri mai sharri da makircin mai makirci. Allah ka tsayar mana su a hanya ta daidai, in sun yi kuskure Allah ka ganar da su. Ya Ubangiji ka sa su dora al'umma akan daidai, ka taimaki musulunci da musulmai, ka taimaki sunna, Allah ka taimaki tauhidi. Allah ka ba mu ikon kadaita ka da bauta, Allah ka ba mu ikon riko da addininka, Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya, Allah ka kwantar da hankalinmu, Allah ka ba mu abin da za mu ci, Allah ka ba mu abin da za mu sha, Allah ka ba mu abin da za mu sutura kanmu. Ya Allah ka raba mu da cututtuka, Allah ka raba mu da larurori. Ya Allah idan ka dora mana cuta, Allah ka sa mu fi karfinta, Allah ka mana maganinta. Ya Ubangiji idan ka zo za ka ɗauki ranmu, ka ɗauki ranmu muna musulmi, muna masu imani, muna masu mutanen kwarai. Allah kar ka ɗauke mu akan fasadi, kar ka ɗauki ranmu akan barna. Ya Allah ka ɗora mu akan daidai. Ya Allah ka yaye mana talauci, ka yaye mana baƙin ciki, ka yaye mana kuncin rayuwa, ka yaye mana matsi, ka buɗa mana hanyoyin samu, ka buɗa mana hanyoyin arziki, ka sa albarka a nomanmu, ka sa albarka a aikinmu na gwamnati, ka sa albarka a sana'o'inmu, ka azurta mu da cin halal, Allah ka raba mu da cin haram. Allah ka azurta mu da cin halal, ka raba mu da cin haram. Allah ka yi albarka ma 'ya'yanmu, ka yi albarka ma 'ya'yanmu da mazansu da matansu, ka ba su mata na kwarai, ka ba su mazaje na gari. Ubangiji Allah ka ba mu 'ya'ya masu albarka, Allah ka ba mu 'ya'ya masu alheri, Allah ka ba mu yaya masu albarka, ka ɗaukan mana nauyinsu, ka kula mana da su, ka kula mana da iyayenmu, ka kula mana da 'yan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ka sa yin aljanna ne. Ubangiji iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya ka sa yin aljanna ne. Malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa yin aljanna ne. Ya Allah mu da muke kan hanya ka ba mu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar mutuwa. Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare mu. Ya Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare mu. Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare mu. Allah ka yi albarka wa 'yan kasuwanmu, ka yi albarka wa malamanmu, ka yi albarka wa 'yan siyasanmu, ka yi albarka wa jami'an gwamnatinmu, Allah ka yi albarka wa jami'an tsaronmu, Allah kai albarka gare mu gaba daya waj'alna mubarakin aina ma kunna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وجعل الجنة هي دارنا الله كي البركة أبونا مكي فدا كي البركة أبونا مكي قام تاني كي البركة تنسامم الله كي البركة تكين نمباشم كي البركة تكين لوكة شم الله كي منع البركة دو إن مكي الله دو الهير إنك ربطة ذاك بابا إنك الله كسامة أجلس يا الله دو شر إنك قدر جاك قدر ذات سامي با إنك الله ككاريم ككاريم ودكاري وركة الله كسامة جاج أنبام الله كسامة جاج سالهم بايم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.